Alhamdulillah masu sauraro barkamu da wannan lokaci barkamu da sake haduwa a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku da kuma shawarwari wannan shine shirin mu kashi na 26 a yau 14 ga watan Rabiul Awwal Hijira 1446 wanda ya daidai da 17 ga watan 9 shekara ta 2024 muna yi wa babban malaminmu Sheikh Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya barka da zuwa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko bayan sallama tace tana yi wa malam fatan alkhairi tace ana binta kuɗi to sai ta samu wanda yake son ta zai aure ta sai ta faɗa masa ana binta bashi ita ba za ta yi aure ba sai an biya mata bashi sai ya ce zai biya ya ce ko ya mutu a ɗauka a kadararsa a biya amma bai faɗa iyalansa ba ita dai ya faɗa mata da ƴan uwanta to yanzu shi ne take tambaya idan ya mutu bai biya ba kuɗin suna kansa ne ko kuma suna kanta.
Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya wal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى يمتي بركة مدى كسان شوى أولنا اللوكة شمي البركة دا مكي أينهم واتو بعد الشاور وري دا كما فتووي دا ما أورتا كم مؤاملو لي دا زمن تكيوان سنة أوري دا كما رايوا يو دا بوبي wannan baiwar Allah tana tambaya ne akan alƙawari da maneminta na aure yayi mata cewa zai biya mata bashi saboda ana binta bashi tace ba za ta yi aure ba sai ta biya bashi kuma ya alƙawari zai biya mata ya ce ko ya mutu a ɗauka a cikin gadon sa to Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah ya bashi lada abun mamaki ke tambaya dake din bai mutu ba amma rikin fara fatawar cewa ko ya mutu zai biya ne ko bai zai biya ba ki fatan ku yi auren ki fatan ya biya miki kafin ku yi auren to idan ya mutu kwarai kuwa idan ya mutu idan har ya mutu zai biya ko a cince za a biya a cikin dukiyarsa tunda ya ce ko ya mutu a ɗauka a cikin dukiyarsa a shari'a a wajen Allah bashin yana kansa tunda alƙawari yayi cewa zai biya kuma innal ahda kana mas'ula don haka in har Allah ya kaddara ya mutu bai aure ki ba kuma bai biya kuɗin ba to sai ki je ki gaya wa iyayensa da danginsa cewa kina bin wani ko wani ya miki alƙawari na biya miki wasu kuɗi da ake bin ki kuma ya ce a ɗauka a cikin ba a cikin gadansa ko da bai biya ba to sai su biya idan kuma ba su biya ba to ai ke kin ɗauke kin sauke nauyi kuma wannan kuma ƴan uwansa ne suka zalunce shi duk da cewa dai bai gaya musu ba to sune suka zalunce shi kuma sune za su dauki nauyin wannan ainihin wato uquba tunda shi kam ya riga ya faɗa koda ya mutu a biya to kamar mutum ne yayi wasiya ya ce in ya mutu a aikata kaza sai a ki aikata wannan laifin na waɗanda suka tozartar da wasiyar ne Allah ya sa mu shiga dimani
Allah ya sa ka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ita ce suka samu sabani da mijinta yace idan ba ta yi wani abu ba da ya umarce ta za ta samu matsala ta ce ba za ta yi ba sai dai ya zama a bakin aurenta
ita da
kanta sai ce mata idan har wani ranan nan ya kare ba ta yi ba to yana ta samu matsala zai sake ta to kuma hakan aka yi har wannan ya kare ba ta yi aikin ba sai ce ya sake ta to amma wai bai ce saki nawa ba shine wai mutane suka ce mata wai ya zama saki uku shine suke so su
jira da bayani duk mutumin da yace ya sake matarsa bi ayyana saki nawa bane saki ɗaya ne tunda shine asali asali saki biyu ma ai da magana akai ko saki uku ma da magana akai akwai malaman ma da suka ce akai saki biyu a lokaci guda ko akai saki uku a lokaci guda a matsayin saki ɗaya ne dan haka haji yakin sa ku saki ɗaya wannan taurin kai naki kuma Allah shirye ki mijinki ya ce miki kar wunin yau ta ƙare baki wannan abun ba kuma ki ta wunin kuma baki abun ba kuma baki damu ba kuma ki zo kina fatawa akan ma saki nawa ne ma kai Allah dai ya gyara matan mu dan nan nake amfani da wannan dama nake kira ga mazaje ku daina cewa matan ku maza ku daina cewa matan ku in ba su yi kaza ba a maimakon auren su in dai matan wannan zamanin ne to fa za su kiyin abun kuma auren ya mutu din kuma daga baya su zo suna fatawa idan wannan barazanar kuna tsammanin a da ta yi aiki to matan yanzu galibin su da gajeren hankalin su da tunanin su da rashin damuwa da mutunta auren su zaka ce wa mace karki kaza in kin yi kaza zan sake ki ko a maimakon auren ki wallahi sai taje ta aikata abun dan haka ku rinka gaya musu wani abun daban ba wannan ba amma in ba haka bane zaka yi ta kashe auren ka kuwa Allah kiyaye
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba take cewa kanwata ce mijinta yan kidnapping suka kama su su biyu wata uku suna hannun su
subhanallah
tace sai shekaran jiya aka samu kudin fansa aka kai musu ashe sun kashe shida amma wajen kwana 40 da suka wuce da mutuwar sa to shine tace waya batun ta kabar kanwata ta za ta fara lissafi ne daga ranar da ta ji rasuwar tasa ko kuma tun daga lokacin da suka kashe shi
za ta fara ta kabar ta ne daga ranar da labari ya zo mata za ta fara lissafin takabarta daga ranar da labari ya zo mata mace ce mijinta ya mutu bata san ya mutu ba sai bayan wata biyu sai aka ce mata ayi mijinki ya mutu tun wata biyu sun yi hadari har an binne shi a wani gari da haka daga ranar ne za ta fara yin takaba ba wai za ta yi lissafi da wancan lokacin da ya mutu ba shi kuma wannan miji naki muna fatan Allah ya yafe masa wannan masifa da muke fama da ita ta sace-sacen mutane da dauke-dauken mutane da kidnapping na mutane a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ya ubangiji Allah mun tuba ya Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka yafe mana wannan masifa Allah ka yayi mana wannan bala'i
amin
Allah ya raba mu da wannan sace-sacen mutane da dauke-dauken mutanen nan
amin
Allah ka kare mu Allah ka tsare mana iyalan mu da ƴaƴan mu gabaki daya wallahi alam
Allah saka da alkarimi tambaya ta gaba take cewa duk wanda yazo neman aurenta tace sai ya nuna mata ba shi da kuɗi kuma duk wanda suke zuwa ma'aikata ne amma sai su ce babu kuɗin aure to ita kuma sai ta ce musu ai ba amfanin su kasance tare da ita amma sai su ce mata wallahi suna son ta ai aure nufi ne na Allah in Allah ya kaddara auren su za su aure su kusan dukan saka suke faɗa mata to shine take nema a bata shawara ya za ta ci gaba
to kamar yana ci gaba
da relationship din za ta ci gaba ko kuma dai ta dinga sallama
duk wanda yazo neman auren ki kuma yace bai da kuɗi to ai wasa yake ba da gaske yake yi ba daman me ya kai shi ma ya fito neman auren bai da kuɗi qur'ani ma sha wala safil ladina la yajiduna nikahan hatta yaghnahum Allah min fadlihi wanda ba su da halin aure su kame sai Allah ya wadatar da su aslan ma wanda bai da ikon aure ma ba wanda yake kama hanya ta fuzanci firinki ne da rawar kai kawai da neman bata wa mata lokaci duk wanda ya san bai da kuɗi a wannan zamanin aure baya yiwa sai da kuɗi ɗan uwana wanda ya san bai tara ba wanda ya san bai shirya ba don Allah ku daina yaudaran ƴan mata kuna wanki da guga kuna zuwa kuna bata musu lokaci kowa i zaman sa a gida ka je kai ta wurin ka da zikirin ka ko ka tafi ka je ka nemo da haka duk wanda yazo neman ki yace shi bai da kuɗi to me amfani yazo ya bata miki lokaci bata lokaci ne kice to wani ka je ranar da ka shirya ka zo in kuma kin matsu kina da hali ke ki musu auren ya halatta a shari'a idan wani yazo neman ki bai da hali to ke ki masa auren da mun miki addu'a Allah miki albarka amma lalle samari matasa ina fadakar da ku samari matasa duk wanda isan bai da kuɗi a irin wannan lokaci a wannan zamani kar ma ifara yaje itarori cikin neman aure kar ka fara tunda baka da hali al'amura fa sun tsefe al'amura sun canja yawa qur'ani ma yace wanda bai da hali ya kame kurin da haka ku daina zuwa kuna batawa ƴan mata lokaci ku ta hira da su saurayi ta zuwa miki shekara biyu shekara uku kudin sabulu ma baya iya baki shi kansa abincin da zai ci ma ayini yana cikin tashin hankali ya toshe wasu masu hali basu zo ba shi kuma ya kawo miki gayyata talauci dan haka ki sallame shi kawai ki ce Allah ya bada sa'a ranar da ka samu wadata bismillah in ba haka ba shi zai zo ya hana wani zuwa dan za a ce kina da manemin ki shi kuma bai shirya ba kuma ba rana Allah gane da mu wallahi alam
mai tambaya ta gaba ta ce tana yawan kokonto musamman idan ta miƙe tsaye a sallah bayan ta yi raka'a ɗaya misali sai ta yi tunanin sujjada ɗaya ta yi ko biyu ta ce idan ba ta miƙe ba sai ta yi sujjada a lokacin misali ta yi sujjada ɗaya ko biyu in ta tuna sai ta yi ɗaya sujjada idan kuma ta miƙe sai ta sake sallah shi ne take nema a ba ta shawara me ya kamata ta dinga
kuskure ne na farko dai ku je makaranta da Allah idan mutum ya rabka nuwa a sallah ko waswasi ya kama shi a sallah ba sake sallar yake yi ba duk inda sallah ta lalace ana iya gyara ta duk inda sallah ta lalace ana iya gyara ta dan haka kuskure ne sake sallar da kike yi abinda kawai zaki riƙe a ka'ida duk lokacin da kike zo sallah sai kike shakkan cewa baki wata sujjada ba kina ga kaman kin rage to ki kawai kina tunanin sujjada ɗaya kika ko sujjada biyu ki mai da ita ɗaya sai ki cika ta ta biyun in kin gama sai ki sujjada ba'da salam ki sujjada bayan sallah ba wai in kin shiga raka'a ta biyu shikenan sai ki saki sallar ba a'a ki ci gaba da yin sallar a haka ki koma ki yi sujjada sai ki dawo ki dora ma'ana sai da kika shiga raka'a ta gaba sai kika tuno to ko dai ki koma ki yi sujjada ko kuma ki bar ayin da wasu malamai suka ce duk wanda ya bar wani abu na rukuni a sallah har ya shiga wani rukunin to wannan raka'a ta faɗi sai ki dora wannan raka'a da ke a matsayin ita ce ta farko kin jefar da waccan kenan duka dai hukuncin idan mutum ya gama zai yi sujjada bayan sallama ne ita ce sujjada ba di wallahi alam
mai tambaya ta gaba take cewa tana da buƙatu da yawa da damuwoyi tana so a roƙa mata Allah ya yaye mata kuma bai a bata shawara
to wallahi injiniya ni ma ina da buƙatu da yawa da damuwoyi ƙwarai da gaske
ni ma haka
wanda kai
a ƙwarai
to muna ciki gaba ɗaya ya Allah muna roƙonka don albarkacin wannan zama da muke yi Allah duk wanda yake da wata buƙata Allah ka biya masa ta alkhairi
amin
duk wanda yake da larura Allah ka yaye masa Allah duk wanda yake da damuwa Allah ubangiji ka yaye mai damuwa
amin
shirin karokon Allah tabaaraka wa ta'ala Allahumma inni as'aluka min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja shirin ka wannan addu'a Allahumma inni as'aluka min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wannan ita ce addu'a da ake karanta lokacin da aka shiga cikin kunci ko damuwa ko la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illa huwa rabbul arshil karim a tame mai ta wannan Allah ka yaye mana damuwoyin mu da bakin ciki da bacin rai da talauci da bukatu kuma Allah ka yaye mu ka biya mana na'am
wallahi saka da alkarimi tambaya ta gaba ta ce an ce ana so mutum idan yana tasbihi zuciyar shi tana halarto abin da yake fada sai ta ce mallam mu da bamu iya ladabci ba ya matsayin mu
ku dawo makaranta
tace lokuta da dama sai in tana tasbihi ko a sallah sai tayi tunani wai shin akwai addu'a da ake rage tunani tunda ba ta bin
wato duk inda musulmi yake ana buƙatar ya je makaranta ya karatu a rinka sauraron malamai a rinka sauraron wa'azi yanda kika tafi makaranta kika iya boko, kika iya turanci, kika jin turanci, kika fahimtar sa. Waya hana yake je makarantar Islamiya ki koyi Larabci? Ki rinka fahimta? Yau gashi kun waye gari sallar da kike yi daidai da tasbihi ma biki san me kike faɗa ba. Wannan ba karamar asara bane. Da haka maganin wannan jahilci a je makaranta. Ki shiga makarantun Islamiyyu na mata. A shiga makarantun koyi Larabci. A je ai ilimi don a rinka fahimtar me ake faɗa a sallar a cikin sujada, a cikin ruku'i da kuma karatun Alkur'ani. Kuma babban dalilin da yasa ake samun yawan tunani din a sallah to ai saboda ba a san me ake fada ba da a ce mutum ya je makaranta ya koyi Larabci yana dan kama tasha to duk ayoyin da liman zai karanta zai rinka dan caccabka to wannan sai ya dauke maka hankalinka ya koma kan me ake karantawa wannan shine abin da ya kamata a yi me yake hana yin tunani a cikin sallah jin tsoron Allah da kuma concentrating ma'ana mai da hankali akan abin da mutum ya zo yi ana so kullun idan mutum yana sallah ya rinka tunani me yake karantawa na'am kowa ma idan yana sallah zai iya yin tunani amma ki sani yawan tunanin ki a sallah yawan zaftare ladanki na sallah wallahu a'lam
tambaya ta gaba take cewa wace addu'a yaro ya kamata ya karanta wa iyayensa da suka rasu
addu'o'i suna da yawa Allahumma ighfir lahum warhamhum wasabbit man taqahum inna al-mas'ala rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira Allah ka musu rahama Allah ka ji kansu kamar yadda suka rene ni ina yaro Allah ka yafe musu zunuban su Allah ka sa aljanna makoman su ko da Larabci ko da Hausa duka ai musu Allah ji dan iyayen mu gaba daya na'am
me tambaya ta gaba ta ce ta yi aure bisa rashin sani ta aure dan shi'a amma bata sani bata ce sai daga baya tace menene matsayin auren su da shi
a hakikanin gaskiya duk matar da ta kuskure ta je ta fada ta aure dan shi'a mai zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai cutar da sabai mai cutar da matan annabi sallallahu alaihi wa sallama to tana da zabi kamar haka abinda muka fi so tunda yana son ta ya aure ta kuma ya san ita is sunna ce ba shi abu ne to ta yi amfani da wannan dama da ta samu ta dawo da shi kan sunna dan shi an ci halaka ne kuma ba addini bane tabewa ne da haka ki amfani da soyayya da ya nuna miki ki dawo da shi kan hanya ki masa wa'azi ya zama ahlus sunna ya bar shi ya daina zagin sahabbai ya daina bata ayoyin alqur'ani ya bi daidai ya bi shari'a idan kika yi haka to kin taimake shi kuma wato kin yi jihadi idan kika yi masa wa'azi kika yi bai gane ba bai fahimta ba ko bai karba ba hada shi da wani wanda kike ga in kin yi masa bayani zai gamsu watakila malami ne watakila abokin sa ne watakila yan uwa abu na uku idan abu ya gagara to a hada shi da waliyai da iyaye a ce to ko dai ya daina wannan aqidar tasa ta bid'a ko kuma ya sauke miki watakila zai zabi ya daina bid'ar dan yana son ki yana kaunarki sai ku ci gaba da zama kin ga dai kin yi jihadi kin jawo shi idan kuma yaki to sai ki nemi ya sauke miki dan bai kamata ki zo ki hada yaya za a zo a sa suna zagin Abubakar da Umar ba kuma iyaye wajibi ne duk wanda zai ba da diyarsa ya tabbatar da aqidar wanda ya zo neman yarsa haka kuma ke ma din idan zaki aure namiji ki tabbatar da wace aqidar yake haka kai ma idan zaka aure kowace mace ne ka tabbatar da aqidarta yana cikin hakkin yaya akan iyaye su tsaya su rinka tace musu mazajen da za su aura a san halin su a san dabi'ar su a san tarbiyar su a san aqidar su musamman aqida din nan kuskure ne mace ta je ta aure mutum ba ta san aqidar sa ba kuskure ne saboda auren mutuwa yake baya zama matukar ita mace tana da aqida ingantacciya ba za ta iya jurewa da zama da wanda yake da irin wannan gurbatacciyar aqida da cin mutuncin sabon annabi da bata su da kuma ainihin wato tozarta su ba muna fatan Allah shirye da mu gaba daya su ma kuma Allah shiryar da su Allah ganar da su wallahi alam
Allah ya saka da karimi tambaya ta gaba likita ce tace dan Allah mallan ya ja hankalin ƴan uwansa likitoci da zaka gansu da auren su amma suna cin amanar mazajin su a wajen aiki suna alaka da abokan aikin su maza mummunin alaka wacce abin babu kyau
to da wacce take likita take aiki a asibiti da wacce ba likita ba da sauran ma'aikatu gaba da duk matar da ta fita take aiki to ta sani akwai amanar aure a kanta kai kuma ba matar aure bane akwai amanar Allah a kanta lalle ta ji tsoron Allah lalle ta kiyaye irin waɗannan maganganu ana yawan tura malamai ana musu fatawa cewa ana samun ha'inci da wasu matan aure mazajen su suke sahale musu su je su yi aiki amma suna cin amanar auren suna zuwa suna lalata suna barna da sunan an ba su dama su je su yi aiki na farko dai wannan abu haramun ne kuma cin amana ne kuma duk wacce ta yi wannan to ba za ta gama lafiya ba in ba ta tuba ba sannan kuma ta yanka wa ƴaƴanta tikiti na tsiya ta cuci ƴaƴanta ta zalunce su ko ba komai a zage su a ce uwarsu tana neman maza kuma da nan nake amfani da wannan dama ina kira ga duk wanda yake da matarsa tana aiki to fa ya rinka kula da ita ya sa ido a kanta mata ku suna da rauni rinka bugan cikinta rinka hira da ita yaya wajen aikin naku da yaya kaza kuna ta fama da maza ko yanzu ba kwa samun wasu suna dan latsa ku suna muku magana ka dan buge cikinta zaka yi tana cewa ai kai dai Allah sauki to in ka ji wannan maganar to ka in ma gengedi kake yi to ka tashi ka farka ka zauna ka fara bincike ba mamaki wani abu yana faruwa kuma wasu matan ba za su faɗa ba wata ma an taɓa mutuncinta ma ba za ta faɗa ba za ta yi shiru ne duk namijin da ya bar matarsa tana zuwa aiki kuma ta bayyana a gare shi tana ha'intar aure tana ha'intar Allah tana ha'intar shari'a to ya hana ta zuwa aiki ya ajiye ta a gida ta ci gaba da kulawa da yayan za ta yi zaman aure ta zaman aure in ku zaman yawon banza za ta yi zinace-zinace sunan aiki tana neman maza ya sallame ta kurum kuma ya gaya wa iyayenta duk wanda ya tabbatar matarsa tana alaka da maza ta dalilin aiki da take zuwa kowane irin aiki ne take yi to ya raba ta da wannan aikin dan shine kuma ta alkhairi ta zo ce zaman aure saboda a samu tarbiya ga ƴaƴan da za a haifa musu in ba haka ba wallahi za a zo a zage ƴaƴanka a titi in ba haka ba za ta je ta ɗebo maka ƴaƴan da ba naka ba a kawo maka gida kai ta hidimar cikin da hidimar suna amma ba ƴaƴanka bane Allah ya sauke wannan masifa Allah ya shiryar da mu wallahi alam
Allah saka da alkaimi tambaya ta gaba ita ma ta ce dan Allah a ja hankalin matan aure da zaura da suke zuwa jami'a karatu kuma iyayensu sun yarda da su maybe ma sun tura su wata kasar amma su ma dai su je suna wannan abin na cin amana
so kaga dai yanzu wannan dai duk matsaloli ne da suke faruwa na cin amana da iyaye mata suke yi wancan matan aure ne an ba ta dama ta je aiki wannan kuma yarinya ce budurwa ubanta ya biya mata makudan kudi miliyoyin kudi dan duk wacce za ta yi karatu a kasar waje to miliyoyin kudi ake kashewa kin ci amanar Allah kin zama mayaudariya kin zama ha'ina kin cuci kanki kin cuci al'ummarki kuma kin yaudari iyayenki duk yadda za ta je jami'a karatu ko ta tafi wata ƙasa karatu uban ce kashe mata kuɗi ai ta tattarawa ana tura miki kuma kina zina a can ko kina lalata da maza kina neman maza kin yi asara kuma ba za ki ga mai kyau ba kuma ba ki kyauta ba kuma wannan abun kunya ne ki dawo gida Najeriya ki je ki auri wani kin cuce shi bai sani ba ashe kina ta alaka da maza wato injiniya illar zinan mata yarinya ta zama mazinaciya ba wai illar a iyakanta bane ba abinda zake tunani mijin da zai zo inimate innocent bai san hawa ba bai san sauka ba yazo ya aure ta a irin wannan yanayi wannan babu zaluncin da ya wuce wannan dan dun namiji da ya san rashin ingancin mace da rashin kamewar mace ba zai yadda ya je aure ta ba amma an cuce shi an yaudare shi an nuna masa addini an nuna masa salaha da kamata ku ji tsoron Allah da wanda kuke karatu a jami'o'i a gida da wanda kuke fita kasashen waje Allah yana kallon ku masu tafiya party masu diba maza wallahi idan kaga wasu yaran ƴan mata da iyayen suke kashe musu kudi sun tafi a America ne Ingila ne India ne a Malaysia ne a Gabon ne a China ne a wace kasa ce kai in kaga abinda wasu suke yi ba za ka dauka ya'yan musulmi bane wata kuma ubanta kukutawa yake a biya mata wata ubanta ma ya ritaya ma daga aiki haka yake ta diban kudin ritaya da MP layansa da dan abin da ya samu yake aika mallan ka san cewa yanzu iyaye sai mutun ya sayar da filansa ya sayar da gidansa ya biya kudin makarantar diyarsa
Allah sarki
kuma abin tausayi engineer sai ka gama biya wa yarinya kudi ka kashe mata kudi sana dawowa ka dauke ta ka kai ta wani ya aure ta ta je ta samu aiki taro ba za ka samu ba cikin albashin ta eh kannanta ba za ta taimaka musu ba mijin ne zai je ya kinya kudin kuma i wulakanta ta izage ta i tozarta ta i dawo maka da ita ma galiban yaya da iyaye suke kashe musu kudi su yi karatu a kasashen waje ko aiki suka samu yawa yawan su wallahi iyayensu mazan ko mata ba su amfanuwa da taron su ka danne suke amfanuwa in ka samu yarinya mai dan tsoron Allah ita ce a wata za ta rinka ware 2000-3000 tana ba ubanta amma kudin ta kashe shi take da ita da mijinta ko da ita da yayanta Allah ya saka wa iyaye da alheri da hidimar da suke yi dan haka wani bawan Allah ya kashe wa diyarsa kudi sosai kai karatu a kasar waje tana fitowa ga aiki an samu ga aure mijin yana tarawar kai nace ka banni da shi ka turo min shi yace gaskiya mallan ya kamata a taimaka min a mun aiki a kansa nace ke aikin da babanki da ya biya miki kudin makaranta miliyan kaza wannan mijin naki ba shi ya biya ba a gaban mijin don haka babanki zai yi ritaya kina da sauran kanne maza da mata wanda suke makaranta don haka aikin da zaki to ki ware wani abu kina biyan kudin makarantan wasu kannanki alal akalli kin taimaki ubanki bamu ce karki ba mijinki ba takura masa wani abu bamu ce karki ba kanki ba takura wa kanki bamu ce karki wa yayanki ba amma mutun ya kashe wa diyarsa kudi miliyan kudi ta rinka zuwa tana daukan albashi ta manta da kannanta da suke zuwa makaranta wata ma ubanta yayi ritaya kudin maganin sa na hawan jini da ciwon suga ba a iya hada kudin nan a biya ga yadda ya kashe mata miliyan kudi lokacin yana director ko yana wani babban ma'aikaci a gwamnati amma ƴan nan ta zo ta manta da shi wannan ai butulci ne yayi da haka mazajen da kuke auren ƴaƴan mutane da iyayensu sun kashe musu kudi sun yi karatu dan Allah ku zama karimai ku zama masu mutunci ku zama masu kima wanda zai ta to yanda ga dama sai an hana ta aikin a to ita ma kuma in ta ga dama sharadi ne sai ta ce ba za ta aure ka ba sai zaka bar ta ta yi aikin baka da daman da zaka hana ta ta yi aikin indai ba saban Allah take ko cutarwa ko shiga aikin aure ba da haka don Allah yana da kyau ku rinka barin matan nan suna taimakawa iyayensu suna taimakawa danginsu kuma ke ma din in halattacciyar diya ce kitina wahalar da ubanki yayi akan kitin kina nazari school har kika je kasar waje kika je turai kika yi karatu yau gashi ana kai ki office da babban mota kina jin dadi watakila officein da ke samu ma uban da ya biya miki kudin makarantar shi bai samu ba amma wata yazo ya kare ki zo ki urmushe kudin nan daga ke sai mijinki sai yayanku shame on you Allah shirye ki Allah kuma ya gane da
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta roƙon addu'a take dan Allah ta ce ayi wa danta addu'a Allah ya bashi shari'a ba dan yana aikata wani abu ba a roƙa masa shari'a da sauran ƴaƴan musulmi sannan ita ma a roƙa mata Allah miji nagari
Allah
sauran Allah
a'a ban gane tambayar
ina ga bayan ta haihu maybe ta rabu da mijinta ne
to naji bazawara ce
kin ya
yauwa to yanzu abin ya fito fili ya ubangiji ka shirye mata da danta mu ma ka shirye mana da namu dan ta ce da sauran musulmi dan muna ciki wannan baiwar Allah ka bata mijin aure Allah ka bata mijin aure salihi na ƙware
amin
kuma irin waɗannan bayan Allah suke zuwa suke buƙatar addu'a mu ma dai muna da fada inda wani mabukaci kuma da yaga yana son irin waɗannan bayan Allah masu tsoron Allah bismillah ka turo da lambar waya da bayani Allah gani da
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba yace shi ɗalibinka ne yana karatu a jami'ar Madina yace dan Allah mallam ya ƙara jan hankali akan matan da suke zuwa Saudiya don neman halaka tare da ɗaliban ilimin da saboda rashin kyauta da aikata ba daidai ba yace wani lokacin ana aikata ba daidai ba har da laifin su ɗaliban ya faɗa yace dan da yawa daga cikin su sukan fita yawo gari mara amfani da kulakulan ƴan mata hadda zantakan da basu kamata ba yace akwai wanda ya sani ma har aure yayi bayan yayi auren kuma ya cuci yarinyar ya sake ta da ta aure shi tsakaninta da Allah kuma ta aure shi a ƙarshe ya cutar da ita
to abu na farko dai ita ƙasa mai tsarki a ƙasa mai tsarki ne ko kamar na ji ya ce jami'ar Madina ma yake karatu
shi
ɗalibi ne a jami'ar Madina ya ga irin abubuwan da ake na rashin kyautawa da matan da suke zuwa da sunan sana'a da neman abinci a can da kuma wasu ɓata garin ɗalibai da ke karatu a irin waɗannan jami'o'i da suka lalace suka zo kuma suke sauka daga kan tarbiyyar da aka yi musu abun kunya ne wannan ƙwarai na farko dai kamar yadda muka sha'in nasiha mutane ya kamata ku sani cewa barna da fasadi da sabon Allah a irin waɗannan garuka guda biyu da Makka da Madina ba fa daidai ba ne fa da barna a sauran wurare Allah ya faɗa cewa duk wanda yi nufin wa man yurifihi bi ilhadin bi zulmin wanda yi nufin barna da zalunci a ciki ni nufi kawai niyya Allah ce nudhiqhu min azabin alim sai mun dandana masa azaba mai radadi niyya kawai yanzu akwai cin amanar da ta wuce mace ta biya ko a biya mata ta tafi ƙasa mai tsarki da sunanta yi aiki ta samu kuɗin da za ta rufa kanta asiri da iyayenta da tana lalata kina ganin za ki gama da duniya lafiya ki tsallaka ki bar ƙasarku ki tafi ƙasa mai tsarki kina sabon Allah garin annabi mahaifar manzon Allah makwancin annabi Makka fa anan aka haife shi Madina fa anan ƙabarinsa yake akwai tsiyar da ta wuce wannan akwai butulcin da ya wuce wannan da wace fuska zaki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma yanzu ɗalibi da ka tafi karatu ake biya maka scholarship kyauta kake karatu a Madina a ce kana biya irin waɗannan ƴan mata kana fasadi kana barna kamar yadda dan uwanka ɗalibi yanzu yake faɗa abun kunya ne wannan kai ne fa zaka yi mutane wa'azi kai kuma kai ne fa zaka ce a ji tsoron Allah kai kuma da haka ku ji tsoron Allah ku gyara akwai abun kunya abun wato abun bakin ciki da damuwa mutum ya zo annabi yana kwanci a wannan gari yana tsaya a cikinsa ai in zaka yi wani abun ma Allah ya kiyaye ai bai kamata kai a Madina ba dai kam ko Makka ko Madina manzo Allah yana kwance fa annabi yana kwance a wurin habba ai bai ba don haka muna musu nasiha dukan su sai kokari su gyara dan uwanka kuma da kace yayi aure yayi yaudaru wace aura ya cuce ta ya zalunce ta Allah ya shire shi ai masa nasiha kuma ita Allah ya bata hakuri Allah ya bata wani mijin nagari Allah ya gyara halin mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah tana son ƙarin haske idan mutum zai yi wankan haila an fi so ya tsefe kansa ne saboda ta ji wani malami yana cewa idan ka yi wankan hailan da kitso a kanka wankan bai yi ba shine take neman ƙarin haske
to wanka da ya shafi mata kala biyu ne akwai wankan haila akwai wankan janaba tana faruwa akai-akai amma haila sai wata-wata yake faruwa to malamai sun yi sabani dangane da mace mai kitso idan janaba ta same ta ko haila ta same ta shin za ta warware gashin kanta ne ko ba za ta warware gashin kai ba wasu suka ce maganar akan haila ne wankan haila ne tunda shi wata wata ake yi karshen wata wata ne to shine idan za ta yi wankan haila jinin al'ada to sai ta warware gashinta banda janaba saboda janaba ai yana faruwa ne akai akai akwai haraj akwai takurawa akwai shiga cikin kunci a ce duk lokacin da mace za ta yi wankan janaba sai ta kwance gashin kanta idan janaba ta kama ta sai ta kwance in ta saki kitso gobe ma janaba ta kama sai ta kwance wannan fatawar akwai kunci kwarai akwai tsanantawa dan haka wasu suka ce fil haidi ne dunar janaba hukuncin tsefe kai wannan ya shafi jinin wankan al'ada ne banda na ainihin wato janaba saboda hadisin na na Aisha Allah ya mata rahama shine ake kafa hudda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace da shi yace da ita unqudhi ra'saki wamtashiti ki warware gashin kanki ki wanke kuma ki tsefe gashin kanki haila tayi lokacin sun taho ibada a Makka aikin haji jinin al'ada ya kamata kamar yadda an riga an sani to shine sai annabi ya ce da ita da za ta je ta ainihin wato saki umra Abdurrahman dan uwanta zai raka ta sai annabi ya ce unqudhi ra'saki wamtashiti ki warware gashin kanki kuma ki tsefe gashin kai daga nan aka samu hukunci ashe idan mace ba ni sunan shi al'ada ta kamata za ta yi wanka sai ta kwance gashin kanta wasu malaman suka ce a'a wankan nan ma ba ma na janaba ba na haila din bane ba na haila bane ai ta dauki lokaci mai tsawo ta je aikin haji ta yi tafiye tafiye wanka ne na tsafta wasu ma sun faɗi haka akwai ra'ayin da yake tafiya akan hatta wankan janaba din saboda akwai riwaya da ta zo ta Muslim akan kwance gashin kan sai riwaya ta ce lil haidi wal janaba da wankan haila da na janaba kenan koda za a ji wani malami yana bada fatawa akan hadda na janaba to sikila ya dogara da wannan riwaya ne amma malamai sun bayar da amsa akai cewa zance mafi inganci zancen da yafi karfi shine ana warware gashin kan mace ne mace za ta warware gashin kanta ne idan za ta yi wankan haila ba wankan janaba ba a shi Ibrahim an-Nakhai Allah masa rahama yana daga cikin masu wannan ra'ayi na kawai in dai mace za ta yi wanka to sai ta warware gashin ta a to ime hukuncin namiji kuma mai kitso shi ma namijin da yake da kitso wasu malamai sun bada fatawa suka ce sai ya warware sai ya warware to magana ta uku malamai suka ce kawai yanzu a nan ba wai za a duba ba ni sunan shi wankan janaba ne ko wankan haila ba magana ta uku suka ce abinda za a duba yawan gashin da daure dauren kan idan mace mai daure daure ne da wankan janaba da wankan haila in dai mai gashi mai kitso ne mai yawa wanda ruwa ba zai ratsa gashin ba to da wankan janaba da wankan haila sai ta warware dan haka kenan shine za a yi aiki da hadisin Imam Muslim lil haidi wal janaba kenan hadisin ba goge shi akai ba yana aiki lil haidi wal janaba ga duk wacce take da tarin gashi mai yawa ko kuma irin masu kitso na daure daure din nan wannan kan ko shakka babu duk matar da take kitson daure daure to sai ta warware gashi idan za ta yi wanka yasa Ibrahim an-Nakhai ya bayar da fatawa kawai an-naqdu bi kulli hal ko yaushe kawai indai mace tana da tarin gashi mai yawa an gane to sai ta warware akwai riwayar Ummu Salama da ake bada fatawar cewa ba sai an warware ba wasu ni ta'lilin hadisin cewa ai saboda ba ta da gashi ne mai yawa to amma wasu sun yi raddi akan cewa ya aka gane Ummu Salamun ba ta da gashi ne yawa yana buƙatar hujja yana buƙatar dalili tunda ba ita ta faɗa cewa saboda ba ta gashi ne wato mai yawa ba akwai riwaya da ta zo Abdullahi dan Amr shi idan matansa za su yi wanka shi kan yana umartan su yace ku warware gashi to ya za mu yi da wannan riwayar ta Abdullahi dan Amr sai mu ce matan Abdullahi dan Amr kenan suna da tarin gashi mai yawan da in sun zuba ruwa akan su ruwa baya ratsawa dan haka ke Hajji ya shiga ne duk matar da take da gashi mai yawan da ruwa ba zai iya ratsa kanta ba ko a wankan janaba sai ta warware ko a wankan haila ma sai ta warware amma idan ruwa yana iya ratsa gashinta to a wankan janaba ba za ta warware gashi ba amma a wankan haila za ta warware saboda riwayoyi masu ƙarfi sun zo sun tabbatar da cewa lalle sai an warware gashin kai idan za a yi wankan wato haila Hudhaifa ibn al-Yamani Allah ya masa rahama shi kam idan matarsa ta zo wanka sai ce ba sai kin warware gashin ki ba Hudhaifa ibn al-Yaman la tukhallilihi ay la tanqudihi kar ki warware gashin ki bal khallilihi ki zabga masa ruwa kawai shi kuma fatawar sa kenan to duka dai gaba ɗaya an je an dawo a dunkule menene ake jin tsoro har aka ce mace sai ta warware gashin kanta in za ta yi wanka ko na haila ko na janaba matukar ruwa ba za ta ratsa kanta ba to sharadin wanka sai ruwa ya shiga ko ina karkashin gashi don haka da mai haila da mai janaba a tabbatar idan za a yi wanka ruwa ya ratsa kai ko ina idan an dauki fatawar ba za a kwance gashin ba to lalle a tabbatar ko ruwa ya ratsa gashin gaba daya wallahu ta'ala a'lam Allah gane da
Allah saka da alkari mai tambaya ta gaba tace neman shawara take mijinta ne yake neman aure kuma yarinyar ta santa tace ta san mahaifiyarta tana ganin mutuncin ta to amma in yana ba ta in yana mata hidan yarinyar sai ta ji tana jin haushin mahaifiyar da haushin yarinyar da shi kansa tana jin haushin shi shine tace dan Allah a ba ta addu'ar da za ta dinga yi dan ta daina jin wannan haushin
kai ba wata addu'a da za a baki akan wannan kishi ne kawai kishi ko ba a isa a raba ki da kishi ba akan daidai kike in nace akan daidai ba ina nufin ya halatta ki ta jin haushin yarinya da za a aura da uwarta ba a'a dabi'a ce ku mata Allah yayi ku da kishi mijinki ne ya zalunce ki in banda ba zalunci ba na mazan zamani me ya kai ka na zuwa ka zo kana hiran budurwar da zaka aura a gaban matarka ta aure wannan aikin fuska ne ba daidai bane wato wasu mazajen injiniya wato ba su da wayo a yi haƙuri fa me ba su da wayo kai fa namiji baka isa fa ka raba mace da kishi ba duk inda mace take tana da kishi yana cikin abin da yake firgita mace ya tada hankalin mace ta ji mijinta zai aure yanzu yau dinnan da za ka yi wata fatawa kafin magariba ana tarkici da wata ta ce wallahi wallahi da mijin ke kara aure gwanda ya mutu ko ita ta mutu kwarai ta ce inda ya kara aure ne ta ce ai ba aibata mata su ba magana ya kara aure yayi ta wannan ya gamu da cingan magalai mata kenan to yanzu irin mace da take da wannan tunanin sai ka je ka nemo ka rikito aure kuma ka zo kana mata hira ba ka da aiki sai hirar budurwarka ba daidai bane wannan maza ku daina yi ka boye ka boye ka rufe ka lallaba ta a samu a rabu lafiya na ka ke haushin da kike ji dinnan mijinki ne yake sa miki haushin ki gaya masa don Allah mai gidana tare da girmamawa da mutuntawa ka daina zuwa kana min maganar budurwarka ko bazawararka ba na da bukata ina maka addu'a Allah ya baku lafiya zaman lafiya Allah sa alheri ce gare ka amma ka zo kana kawo min labarin ta da iyayenta bana so wannan haushin da kike ji fushin ni ban da wata aya ko na hadisi da zan hana kike ji saboda dabi'a ce dabi'a ce kishi ne kuma duk wata mace tana da kishi ya kamata kuma a girmama su a respectin din su a yaye musu wannan damuwa ba wai a ta kara musu bakin ciki da bacin rai ba yanzu anan laifin da zai zama shine ki aiki da wannan fushin ki aiki da wannan bacin ran ko ki zage ta ko ki bullace ta ko ki wani abu wannan shine laifi amma dan ki ji zafi kam dole ki ji zafi nama din namijin da yake neman aure ina ba shi shawara ya lallaba ya bi hankali dabi'ar mata ne wannan zafin kishi kowa dai da irin matakin ta kuma kar ku rinka cutar da matan ku saboda dalilin wasu matan da baku aura ba maza ku daina wulakanta matan ku saboda ƴan matan da kuke nema ko zawarawan da kuke nema baku shigo da su gidajen ku ba maza ku daina shiga hakkin matan ku ku rinka hidima wa matan waje ku cutar da matan ku na gida matarka ta gida baka mata atamfa ba baka mata dan kwali ba baka mata ba baka mata ba amma kana kashi dubban kudi akan wata yarinya fekakkiya ta bakin titi da kake nema ba daidai bane uwar ƴaƴanka tana cikin bukata tana cikin talauci amma kana san kana kashe wata yarinya kudi ba daidai bane ana debo ruwan rijiya ne da na ciki ai yaya mutum zai zo yana tozartar da matarsa ta gida wai dan zai auri wata wannan rashin wayewa ne Allah ya sa mu gane wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai idan mutum ya mutu ranar lahira zai haɗu da ƴan uwansa su yi zumunci ko kuma sabuwar rayuwa ce zai yi
duk Allah ya nuna mana alheri duk wanda ya mutu ya samu shiga aljanna duk abin da yake so Allah zai bashi Allah ya ce lahum fiha ma yasha'una a cikin gidan aljanna suna da duk abin da suke so so duk abin da dan aljanna yake so in dai ya shiga gidan aljanna to Allah zai masa Allah ya bamu
amin mai tambaya ta gaba ta ce ita soja take aure yau yana wannan garin gobe yana can tace yanzu dai haka suna Abuja to mafi yawa a can ya fi zama ta fi zama sun fi zama a Abuja amma tana zuwa ziyara haka sallah ta je gida to shine take tambaya idan ta koma garin su za su dinga yin kasar ne ko kuma Abujan za su dinga yin kasar
garin su ne za ta yi kasar Abuja kan ai yanzu nan ne gidan auren ta nan ne mazaunin ta kullun ku gane ka'idar kasar kamar yadda malamin fiqh suke faɗa inda baka dadewa nan ne kake kasar ina fata ana fahimta inda baka dadewa nan ne kake kasar inda kake dadewa nan zaka ci kasar sallah don haka zaki cika sallah Abuja zaki kasar kuma a kauyen ku a garin ku koda ku anan aka yi beki wallahi alam
yau mai tambaya ta gaba take cewa wai shin ya halatta matan da take cikin birni sosai a dauke ta ai mata aure a kauye
in tana so ba in halacci ne a shari'a halal ne tana birni a kai ta kauye ko kana kauye a kai ta birni idan maganan halacci ne to amma akwai ra'ayi na iyaye akwai ra'ayi ita kanta da za ta zaman auren duk wacce take zaune a birni Allah ya bata miji a kauye yake in ta ga za ta iya zama a kauyen ta rayuwarta da addinin ta ya zaman aure tunda zaman aure zaman ibada ne ba zaman ganin gari bane in ta ga za ta iya yi ya halatta idan ko ta ga ba za ta iya ba kace ta ce mai gida ina son ka ina kaunarka amma ba zan iya zama a kauyen nan ba ka sama min gida a birni in ya ga zai iya ya sama mata in ya ga ba zai iya ba ya je in nemi wacce za ta iya zama a ina a kauyen da yake dan kauye auriyar kauyensa dan birni ma auriyar birninsa haka kuma idan iyaye suka ce ba za a kai musu yarsu gari kaza ba to fa su ma suna da yanci ku fahimci wannan duk ubanda ko duk iyayen da suka ce yarsu ba za ta zauna a gari kaza ba to suna da yanci ai yarsu ce damun ba to damun ba su ne za su bada auren ba idan aka ki a baka aure saboda wurin da za ka zauna to ra'ayinsu ne ba za a yi hana su ba amma kuma bayan mutum ya aure yarinya to yana da choice kuma inda zai je zauna da ita idan yarinya ta gabata so to sai a yi kokari a sulhunta in zai sulhunta in bai zai yi kuma sai a raba auren kada ku yi ta fada da iyaye dan kun nemi yar su sun hana ku saboda wani ra'ayin ku wani yazo yana ta fada aikin banza haka annabi yayi mutane sun bar sunna sun watsar da gaskiya sun bar shari'a a ce wai kaza 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 a malam issa ce kamar yanzu misalin ka zo kana neman yar wani issa ce kana neman ta ta kusa gama jami'a saura shekara ɗaya shekara biyu sai ce marhaba san da zuwa bazan aurar da yata ba sai ta gama jami'a ra'ayin sa ne ba ka da wata aya ko hadisin da zaka ce haramun ne in bai baka ka aure ta a wannan lokacin ba ma'ana uba yana da iko a shari'a ya detecting lokacin da yake so ya aurar da diyarsa ba wai kawai da ka samu yarinyar da kake so kai lokacin da kake so dole a lokacin za a aurar ba wataƙila bai shirya ba wataƙila ya sa ta kai karatun nan yana da wata manufa to kai kuma zaka zo ka wargaje masa ba in ka ga baka so bar masa yarsa ka je ka nemi wata in kuma kana so zauna kai zaman jira ka ci gaba da haƙuri ba ina goyen bayan iyayen da suke ninki mai ƴaƴansu sun balaga sun kai munzalin aure su hana su su yi aure da sunan suna karatun jami'a ba ba shi nake goyen baya ba ba kuma haka nake faɗa ba amma abin da nake magana uban da yake da wani tsari yake da wani ra'ayi akan diyarsa kamar irin wannan kes din babu wani dalilin da wani zai zo ya masa tilas ko ya ce wai ya saba Allah idan yayi wannan wallahu ta'ala alam
Allah ya faka da alkhairi wannan take cewa mata aure ce idan ta kwanta bacci da dare sai ta yi mafarkin gata a ban daki tana fitsari da ta farka sai ta ga ashe a kwance tai to idan Allah ya ci addu'a za a ba ta tayi sai da ta daina
wannan ba sai matar aure ba kowa ma yana iya faruwa yawancin din mai fitsarin kwance haka yake haka sharrin fitsarin kwance yake kuma dadi ne da shi wani mai fitsari wani yaro ya ce wallahi dadi sai ka ji ka fitsari ne zaka ji ya matsayi ka sai ka ga ga ka a ban daki ko a bola kawai sai ka sake shi to can sai dai ka ji dumi a jikin ka kawai baiwar Allah Allah ya yi miki
amin
a wannan larura ce da tana iya shafar kowa na farko ayi addu'a Allah ya yi dan ba dadi mata aure tana fitsarin kwanci akwai matsala eh ba dadi akwai mushkila kwarai da gaske yawa abu na biyu tunda kin san kina da wannan larurar ki daina shan ruwa idan zaki kwanta da kuma cin duk wani abin da zai saki ki rinka shiga ban daki ai yawan masu matsalar fitsarin kwance ai ba sa kiyayewa ne ka'idoji yawanci mai fitsarin kwance ana so tun la'asar ma ya gama shan ruwansa tun la'asar ya gama shan ruwansa jikin kuma sabawa yake idan jikin ya riga ya saba to ba za ka yi ba idan kuma ka sabar masa kullun kana cika cikinka da ruwa to za ka yi ta fitsari da daddare ya danganta ga dabi'ar mutum wani in zai sha kwanan sha guda wallahi ba zai take fitsari ba wani kuma duk ruwan da ya sha sai ya zubar da shi to wanda yake da larurar fitsarin kwanci sai ya hakura da shan ruwan da daddare na biyu ya lazumta wa kansa tashi da daddare ko yana jin fitsari ko baya jin fitsari ya rinka zuwa yana yin fitsari ina magana ne musamman ga iyayen da suke da ƴaƴa masu fitsarin kwanci
ya sa alama
ko ya sa wani abin da zai iya tashin sa karfe 12 dare karfe 1 ka je ka fitsari ko kana jin fitsarin ko baka ji je ka ka duguna jikin zai saba kana fita kana zuwa fitsari to insha Allah indai mutum zai tashi yana fitsari da dare to bazai abin daki to bazai fitsarin kwance ba sannan kuma dangane da magani na fitsarin kwance shan zamzam yana taimaka kwarai a samu ruwan zamzam a karanta fatiha dewa a ciki da falaki da nasi dewa a ciki a rinka dan kurba ana sha insha Allah ta'ala mun jarraba wannan mutane da yawa mun sa sun yi kuma sun samu waraka gaskiya da kuma kiyayewa da wannan dokoki da ka'idoji kuma ya kamata a sani ba wai wani aibu bane dan mutum yana yin fitsarin kwancen ko yaro a ita dukansa ko yarinya budurwa a ita dukanta ba daidai bane babba ma yana iya yi kai kanka zai iya yiwa wallahi wata ran bacci ya nauyi ka ji ka kamar ga ka bakin ruwa kana fitsari ko wani guri sai ka tashi ka ji ka masha Allah ka jike kanka ba wani abu bane ba muna fatan Allah ya warkar da ke Allah ya baki lafiya Allah ya ba mu lafiya gaba daya na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ba sa zaman lafiya da mijinta kullun yana zaune yana kallon hotunan ƴan mata idan tayi masa magana baya bari shine wai ta ce masa ya daina kawwataran zuciya ta ta debe ta wai ta taka masa wuka tace zuciyar ta zafi take yi sosai
akan me
kullun yana zaune a gida yana kallon hotunan ƴan mata in tayi masa magana ya bari sai ta ce wai sai ya ce baya bari shine take ce masa ya daina karwataran wai zuciya ta debe ta ta saka masa wuka
to kaga wato kullun abinda Larabawa suke ce albadi azlam wanda ya fara wani abu na laifi har ya jawo akai masa wata barna shi ya bi kowa zalunci yanzu daidai ne namiji ya rinka zuwa yana chatting da wasu mata a gaban matarsa abinda wasu mazan suke ba sa kyautawa wallahi su suke kawo rashin zaman lafiya da fitina a cikin gidajensu kullun idan mutum bai fahimci mace ba zai sha wahala da ita kuma wannan matar da take gaya maka wata nan za ta cika maka wuka fa za fa ta iya cika maka wuka kina ba shi shawara wannan mijin kar ya bari ta kashe shi saboda wallahi mata suna kashe mutane duk ni dai a iya sani na ni dai ban sani ba ko kai ko kana da wannan labari duk matar da ta kashe mijinta a Najeriya ba abin da ake mata sai dai in ba ta da gata suna kurkuku ba mu taba ga wacce ta kashe mijinta aka kashe ta ba da karshe ma lauyoyi ake dauka musu su ta fama ƴan ƴancin mata in talaka ne ka mutu kawai ka tafi sai dai abin da Allah yi dan haka duk matar da ko in ce duk mijin da matarsa ta ce ya daina abu kaza in ba haka ba fa za ta iya caka mai wuka to ya bata hakuri gaskiya ya bata hakuri dan kuwa zai iya yiwa ta caka masa ba goyen baya nake ba kun ba wai cewa ne daidai bane ke kuma mai kishi ba ke kare bane mai kishi akwai matan da sun dama ki a kishi ki rike mijinki ki hakuri da shi ki lallaba shi don Allah ki hakuri muna neman alfarma kar ki soka masa wannan wuka kar ki soka da ya tashi yana chatting din ta shike bar gurin kawai ki rabu da shi ko ki irin dabarun ku na mata da kuke ladabtar da maza ki bi hanyar da zaki iya ladabtar da shi cikin ruwan sanyi Allah shiryar da ke da wannan mummunan dabi'a da zuciya da ke tunanin zaki iya soka wa mijinki wuka saboda yana chatting da wata Allah shirye ki hali ne mara kyau duk da cewa mijinki bai kyauta ba abin da yayi kuma zai iya jawo kansa fitina ko masifa Allah shirye da mu na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya take ba take cewa ya halatta idan tana addu'a ta samu mijin aure babu laifi ta ambaci sunan wanda suke soyayya da shi tace Allah ya mallaka mata shi dida dai yanzu baya kula ta sosai wulakanci yake mata wai
to ki bi dai a hankali yawa Allah ya mallaka miki shi inda alheri a tattare da shi kuma yanzu irin wannan jaraba wace irin jaraba ce wannan ma kina son mutum kina cewa zaki addu'a ki sashi a ciki kuma yana wulakanta ki baya ma kula ki to amma addu'a ba abinda take bata magani ki addu'a ki ce Allah ya dawo da hayyacinsa kanki Allah ya dawo da tunaninsa kanki Allah ya sa alheri ne mijinki ne na kwarai ki rinka cewa Allah ya sa mijinki ne na kwarai ki rinka faɗa dan kar ki zo ki addu'a ya zama ba alheri bane gare ki ya zo ya ci gaba da tozarta ki da wulakanta ki kuma duk mutum da suke soyayya da wani ta gabe damu da ita ba baya kula ta yana banza-banza da ita to ina gaya miki ki fara hada takalman ki san ta yi ki bi a hankali kuma ki raba kafa in wani ya zo ki dan raba kafa har Allah ya baki wanda kike son sai yake son ki Allahu a'lam
wannan take cewa tana fama da wajinnil ashiq da sihiri tsawon shekaru kusan hudu tana maganin ta kasa ruwari al'amarin tana neman taimakon malam da shawararsa
yawanci jinnul ashiq abinda malaman ruqiya suke faɗa shine wani aljani ne da yake auren mace idan ya aure ta sai ku ga ba zai bari ta yi aure ba idan ma tana da auren kuma ba zai bari mijin ya rinka jin daɗi da ita ba wani lokacin ma haihuwa ma ba za ta iya yi ba ai ta samu matsaloli muna miki addu'a Allah ya yaye miki Allah ya warkar da ke ga magani da ya kamata ki kula da shi ki nazinci wuridin suratul baqara kullun in Allah ya so ya yadda insha Allah duk macen da take da larura aljanni ko sihiri ko mace ko namiji in dai mutun ya dauki wuridin karanta surah al-baqara kullun iya sauke ta manzon Allah ne fada a cikin hadisi yace la yasfi wal batala duk wani mabarnaci aljanni yake ko mutum bai isa da kai ba kuma bin munasaba injiniya ni na jarraba gaya wa mutane wannan abun wallahi ana samu waraka wata uku tayi yawa in Allah ya so yadda in dai mutun zai rike wuta duk kwanan duniya sai ya karanta bakara ya sauke ta duk shedanin da suke kansa da duk sirrin da yake kansa insha Allah bi idnillah ko abun bai kare karkan ba sai ya ci karfin sa ga wata nutsuwa da kwanciyar hankali malam bakara akwai alheri a cikin ta summary din qur'ani ne gaba daya fa da aka kirin gumu bakara ko yake wuridin bakara akwai da yawa ni mutane idan sun zo mun bana wani dogon turanci da bata lokacin ci je ka dauki surul bakara kai dai wallahi malam wani bai zai wata dai bai malam malam Allah ya maka albarka nace amma malam na fata mu soki nace to ci gaba dai yawa ci gaba dai Allah ya datar da mu wallahi malam
wannan take cewa mai gidanta ya tashi aure shekara 20 bayan shekara 23 suna tare sai ta ce ita dai ya bata jari ya mata kayan daki sai ya hada wai da amaryar ya musu tace na ta san shekara 10 sannan tace wai sai da alƙawarin da ya mata na jari bai bata ba sannan kuma wai amaryar tana ganin hakkin su daya da ita duk abin da zai mata sai an mata ita ma to shine take ganin wai akan an mata adalci
to abin ya taso kenan to abu na farko dai duk alƙawarin da mijinki ya miki bai cika ba to kina bin sa bashi har kiyama duk alƙawarin da ya miki inda ya riga miki alƙawari zai miki da amarya ko ba amarya ya ce zai miki abu kaza to ki dage ki bi haƙƙin ki ya miki idan bai yi ba to ya ha'ince ki kuma a kiyama sai ya biya ki sai dai in kin yafe masa abu na biyu maganar kayan daki ya zo zai canja muku kayan daki ko canja miki kayan daki sai canja muku ko biyu ba laifi yayi ba saboda lokacin waccar matarsa ne ke ma matarsa ne kuna da equal right mana kuna da haƙƙi iri daya ita ma tunda tana buƙatar canjin sai dai in tace ba ta so a canja mata kaya yayi cewa zai canja kayan daki to zai iya canja kayayyakin ko da naki ya shekara 100 naci shekara 30 ne da haka ba laifi yayi ba ki masa godiya ya amarya ta ci albarkacinki an canja mata kayan daki saboda ke ba wai ki bakin ciki ki shiga damuwa saboda me zai canja mata ba abu na uku lallai fa ki sani tunda ya riga ya auro ta to fa duk abin da ya miki sai yayi wa amarya
shikenan
duk abin da ya wa amarya sai ya miki na shayi muku magana cewa wannan aqidar da kuke yi kuke da ita ko mata cewa ni uwar gida ce uwar gida uwar gida wannan fa al'ada ne ake cewa uwar gida uwar gida na yadda kowace kabila ana girmama mata farko wannan babu wata damuwa to amma a shari'a fa ba inda aka ce wannan dan ita uwar gida ce ita a mata ita kuma amarya a danne ta kamar yadda ba inda aka ce a danne amarya aiwa a danne uwar gida aiwa amarya saboda ita sabuwa ce da haka maganar uwar gida akan zamantakewa ne na gida da ta dade tana da yaya tana da shekaru da miji wannan dole a bata girmanta da matsayinta amma uwar gida ba ta da wani haƙƙin da ita kadai take da shi amarya ba ta da shi ki daina faɗa da mijinki saboda in ya kawo abun alheri yana yi miki yana yi wa amaryarsa bai yi laifi ba wannan shine zai kubutar da shi a wajen Allah yawmul kiyamati kuma ki haƙuri ki dade yin haƙuri kishi dai daman na san kuna da shi kuma ba ku iya rabuwa da shi wallahi wallahi
wannan take cewa dan Allah mallan ya jawo hankalin ƴan uwanta suna da babbar yaya mace iyayenta suna iyayensu suna matukar son ta ba sa son bacin ranta amma wallahi tace sauran ƴan uwan ba sa son ta kuma ba sa son taimaka mata idan ta nemi taimakon ita kuma mahaifiyarsa sai ta fada har kuka tana yi amma ba za su taimaka ba duk da haka shine tace mallan ya yi musu nasiha akan kaucewa bacin ran mahaifiyarsu
to su iyayen su me yasa suka fifita ita babbar yayar suke kaunarta saboda sama da kowa
sai bata fada ba bata fada ba
to na farko dai kuskure ne iyaye su nuna kaunar su ga wani yaro ko ga wani da a cikin yaya kuma wannan yana jawo fada da rashin zaman lafiya in dai uba zai nuna bambanci a tsakanin yaya to wanda aka fi so din sai an kishi kuma sai an yi fada da shi koda ko su iyayen ba sa son bacin ran iyar da suka zaba din to kuma wani zai iya kinta a cikin yaya kuma babu wani dalili fa ƴaƴan nan duka ta hanya ɗaya suka zo dukan su yaya ne to da wani dalili za a fifita wasu a ce an fi son su sama da wasu duka sunan su yaya daka anan iyayen ne suka yi kuskure suka yi ba daidai ba suka yi laifi sannan su kuma Allah zai kama su a shari'a me yasa suke gaba da ƴar uwarsu wannan babin sa daban wancan kuma babin sa ne daban su gyara kar su bata mata ba wai don iyayen sun fifita ta akan su ba a'a don saboda kada su bata wa iyayensu rai dan duk wanda ya bata wa iyayensa Allah zai kama shi kuma yana cikin uququl walidain saba wa iyaye da azab da Allah yake yin azaba fusa ta iyaye sa iyaye su fushi sa iyaye ransu ya baci duk wanda yayi wani abin da ya bata ubansa rai ko uwarsa rai ya tabbata cewa sai Allah ya masa azaba in dai uban bai yafe masa ba ko bai nemi gafarar iyayensa ba dan haka a wannan babin kar ku bata mata saboda kar ku bata wa iyayenku amma abinda iyayenku suka yi ba daidai bane dan sun nuna bambanci sun fi son wance ko wani akan sauran iyaye wallahi walam
wannan mai tambaya ta gaba yake cewa wani bawan Allah ne ya kama matarsa tana chatin na soyayya da wani abokin sa yace kuma dalibin ilimi ne shine abin da yake damun sa sosai duk da ta nuna da nadama ta yi kuka sosai ta shiga bacin rai ta ce ta daina to amma sai yanke shawara ba zai sake kula wancan abokin nasa ba to shine yake tambaya hakan yayi laifi sannan tambaya ta biyu yace yana jin kamar ya rabu da ita kada ciwo ya kama shi to amma dai yace mallam ya bashi shawara
to na farko dai muna maka addu'a wannan ha'inci da aka maka Allah Allah ya yafe maka ya yafe mata ita ma ita matar Allah kuma ya baka hakuri ina kira ga iyaye mata duk wacce take son zaman lafiya a gidanta na aure ina kira ga iyaye mata duk wacce take son albarka a rayuwarta ta daina cin amanar aure tana hira da wasu mazajen da ba nata ba cin amana ne yaudara ne cin mutunci ne tozarta dokan Allah ne rashin kunya ne rashin tarbiya ne rashin sani ya kamata ne jawo wa kai masifa ne da halaka mace ta rinka chatting tana hira da mazajen da ba nata ba wulakanta miji ne kuma cin fuska ne gare shi kuma daidai ne miji ya nuna fushinsa daidai ne miji ya nuna bacin ransa daidai ne miji ya dauki mataki ne tsauri akan matar da ikama ta tana alaka da wani miji bayan shi mijinta na sunna kuma a matsayinsa na dan adam ba laifi bane don ya ji a ransa cewa ko ya rabu da ita saboda ta ci amanarsa wanda ya ci amanarka dan ka rabu da shi kai laifi ne wanda iyau dare ka ya karya dokar Allah ka rufa masa asiri ya je itona maka asiri ka lullube shi ya je yayi ka don ka rabu da shi kai laifi ne ba kai laifi ba da haka idan mijinki ya sake ki dan ya kama ki kina hira da maza bai laifi ba in ya ladabtar da ke saboda ya kama ki kina cin amana bai laifi ba abu na farko magana kin kula abokin sa da yayi idan yayi ne dan ya huce hushin sa bai laifi ba kuma wannan cin amana ne ai yaya aminin ka yaya abokin ka zaka samu yana kira da matarka kuma ace ka je ka shiga ba da alaka da shi ya rabu da shi ya daina kula shi sai sallama sallama dai ba zai daina mai sallama saboda shari'a ne sallama amma mu'amala ta abokantaka aminantaka ai an gama aminantaka kamar ai ina maganar amini ga wanda zai zo yaudare ka yana hira da matarka kuma gobe ka koma kuna wata alaka da shi ai bai kamar kai da Yusi ne kai alade ne ba ka da kishi a'a da haka wannan mutumin da ya watsa kashin aminin sa abokin sa saboda ya ci amanar sa ya yaudare shi bai saba wa Allah ba amma kuskuren da zai yi idan ya zama baya mai magana kwata-kwata ko sallama ba ta hada su idan wuri yazo assalamu alaikum assalamu alaikum ya juya tafi ya rabu da shi idan yayi haka haƙƙin sa ne a matsayin sa dan adam ba za a hana shi ba amma inda zai masa nasiha ya ja masa kunni ya nuna masa abinda ka mun baka kyauta ba ka daina ya bashi hakuri ya ce na daina to sai gaba da alaka wannan an so haka kuma abu ne mai kyau abu na uku na ƙarshe yana neman shawara ko ya rabu da wannan mata saboda kada ciwo ya kama shi duk da ta yi nadama shawara ta farko ya kai dan uwana ka dauki wannan abun a matsayin jarrabawa a matsayin wata fitina ce da Allah ya jarrabe ka da ita Allah ya sa ka ci jarrabawar kullun dan adam idan ya aikata wani abu na laifi ya nuna nadama ya nuna cewa ba zai kara ba to mu masa afuwa mu yafe masa saboda mu ma muna son Allah ya yafe mana ala tuibuna yaghfirullahu lakum sayyidina abubakar akwai yaron gidansa misbah da ya shiga cikin yada maganganu na kage da sharri da lika fasikanci wa yar abubakar nana aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar ya kore shi daga gida ya ce fita ka tafi ka daina zuwa karbi tuwo gidana tunda baka da kirki Allah ya saukar da aya ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum waliyafu waliyasbahu wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a kada ulul fadli minkum ma'abuta falala da yalwa da wadata a cikin ku suiran tsuwa cewa ba za su bawa dangin su da miskinai ba ku ba kwa su Allah ya yafe muku don haka kai bawan Allah da ka kama matarka tana alaka da aminin ka abokin ka tunda tayi kuka tayi nadama ta nuna cewa ba za ta sake yi ba kai mata afuwa ka kauda kai waliyafu waliyasfahu Qur'ani yace su yi afuwa su kauda kai da haka kai mata afuwa ka kauda kai ka yafe mata ku ci gaba da zama saboda albarkacin yaya dake tsakanin ku ka kauda kai amma ka sa ido kar ka ci gaba da kuma amintuwa da ita har abada ku tafi halfway saboda ba su da kirki matan wannan zamani sai addu'a ka lallaba rabi da rabi da kaji kaga wani abu da baka fahimta ba nemi ka gane to amma idan hakan ta gagara kana ganin zaka shiga hakkinta na aure saboda ta riga ta fita a ranka saboda wannan abin da ta yi ka sallame ta ka kyautata mata kuma kar ka je ka yada wannan magana a wani wuri ka kare mata mutuncinta da na yayanta da kuma alherin da ka samu a tattare da ita kafin ka gane wannan hali nata ke kuma mace da kike zaman aure in dai cin amana ne aikin ki in dai cin wato mutunci da yaudaran miji ne aikin ki to ba za ki ga mai kyau ba haka kai ma namiji da kake cin amanar matarka ta aure kana neman matan banza kana lalata da matan banza kana tsiya ba za ka ga mai kyau ba amma muna fatan Allah ya sa su gane Allah ya sa su tuba wallahi malam
Allah ya fasi da Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana zama da uwar mijinta a gida daya
can kankanin abu sai matar ta zo har cikin uwar mijin nata kenan tana zuwa har cikin ɗakin ta ta zage ta a gaban yara ta yi wa mijin magana akan abin da ta yi mata sai ya ce kewace ce da ba za a faɗa miki gaskiya ba in kin yi ba daidai ba to fadan har ya zama babba a yanzu tace a tsaya da addu'a a ba ta shawara dan gaskiya tana so ta fita daga gidan
to Allah ya baku lafiya da zaman lafiya da ke da mijinki da surukarki abu na farko ita wannan suruka abin da ce bata kyauta ba kuma bai dace da shari'a ba shi babba kullun yana kama girman sa da mutuncin sa ba ta da wani dalili ita wannan suruka Allah mata albarka da za ta tsallako ta zo dakin surukarta matar danta ta zage ta a gaban yara wannan kuskure ne koda ku danta ya goyi banta danta bai laifi ba saboda bai zai wani sunan shi bai zai iya zargin uwarsa ba ko bai zai iya daura uwarsa laifi ba amma kuma daidai bane wannan ba daidai bane wannan gaba da kiyayya ta yawa hadda surka za ta zo gurin matar mijin da wato matar danta ai kuma ba a kula da sarakuta ba to amma a dauka tayi kuskure ai mata afuwa ki yafe mata tayi kuskure shi kuma mijin kike masa uzuri kamar ke ne fa mahaifiyarki tayi kuskure kuma ki dauki laifi ki dora mata ai cikin yi da gaske kar ki kashi auren ki kokari ku zauna lafiya idan kin gaji ki bi mijinki a hankali ki lallaba shi ita ma a gane me ya bata so a gyara me ya take so ai mata wasu matan ba yi karatu bane ba ilimi kuma dole za su yi aiki da jahilci Allah ganar da mu wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wannan mai tambayar ta turo ta wajen sau biyar ta turo ta Facebook ta turo ta TikTok ta turo ta message ta turo ta ko ina
shi ita kadai
eh tace su bi ne a gurin mijin su amma yakan dauki kuɗi ya ba uwar gidan kyauta ita kuma bai bata ba wani lokacin tace idan ya bayar ita sai dai ya bata 1 bisa 3 ko kwata 1 bisa 4 ne yadda ya ba uwar gidan shine tace hakan adalci ne tace dan Allah mallan ya masa wa'azi akai adalci dan yana sauraron ka sosai
to na farko dai bari in fara da kanki ke ke ma ki gyara halinki wata kila ko baki da hali mai kyau ne baki a kyautata masa shi yake ganin bari yayi wani abin da zai rage miki wani haki da ya kamata ya baki ba goyen baya nake ba ba kuma cewa nayi hakan da yayi daidai bane amma dan ya daina yin wannan abin ki kokari ki kyautata masa ki masa abu mai kyau dan in yazo baki ke ma ya baki mai kyau na dai kenan abu na biyu ka san mata mallan suna da nasu ɗan dabaru in sun zo tambaya yanzu ba mamaki uwar gidan tana da yaya tana da tarin yaya dan ka tunda tana da yaya in yazo basu bai zai yi ya basu kai tsaye da amarya da uwar gida ba ka kula fa ta maka wayo ne da ta maka wannan tambaya kaga ba ta yi maka magana uwar gida tana da yaya ko ba ta da yaya ba daka a bisa zaton da muke yi ba mamaki wannan mai gida yana bambanta tsakanin amaryar da uwar gidan ne saboda fifikon yaya watakila ya zo ya bata ita 5,000 uwar gida ya bata 10,000 me yasa ya ba uwar gida 10,000 tana da yaya 7 ita kuma watakila danta daya daka idan har yana tana da yaya ya fifita ta akan ki ba laifi yayi ba saboda ba ita ya bawa ba kaso daya ba ku karin nan da bai baki ba to ki dauka na yayanta ne ya rage gare ta ta bawa yayan ko ta cinye wannan kuma wani abu ne daban amma Allah bai zai kama shi ba saboda ya nuna bambanci tsakanin amarya da uwar gida saboda uwar gida tana da yaya an fahimci wannan to idan kuma ya waye gari ba ta da yaya ke ma baki da yaya haka kawai dan ita uwar gida ne yake baka mai yawa ke baki kadan ko dan ita ya dade da ita ke sabuwa ce ya baki kadan ya bata mai yawa to wannan yayi zalunci yayi kuskure ai masa nasiha to kuma tunda kin ce yana saurare na ki hada da shi wata rana kuna zaman lafiya bugo mun waya ki ce mallam ga abin da yake insha Allah za a yi masa nasiha za a yi masa gargadi in kuma kin san tana da yaya to ki sake rubutuwa ki ce gaskiya mallan tana da yaya kuma ki sani mijinki ba zalimi bane bai zalunci ba wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wajen wankan ibada tana samun ta ji a karatu an ce in dai ka bar lam'a to wanka ko tsarkin bai yi ba to lokaci da yawa idan sai ta in ta zo wankan sai ta dinga tunanin ta bar lam'a so sai ta zo ta sake wankan dai abin yana damunta so shine take tambaya za ta yi wankan ne yadda aka saba na mutane ko kuma za ta yi irin yadda da ta saba din ne ta yi
wanka za ta yi na shari'a yadda kowa yake wannan ta shiga babin wasu wasi ne kawai ki wankan ki normal wanka ki watsa ruwa ki tabbatar kin wanke ko ina kawai ki je ki sallake kar ki tada hankalinki a kin bar lama kin bar lama duk abin da baki ganshi ya fito fili ba babu shi kawai wallahi alam
me tambaya ta gaba tace ta haihu bata gama 40 ba jini ya tsaya tun sati biyu amma da ta fara sallah da kwana hudu sai ya dawo wasa da yake mata idan ta tsaya sai ya dawo idan to shine take cewa ya abin yake duk sanda ya dawo za ta yi wankan ne shine ta
tsaya ai jinin ne bai dauke ba tunda baki kai kwana 40 ba to bai dauke bane
okay
abinda aka sani mata masu jinin haihuwa kwana 40 ne كانت النساء تقعدنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تاسن كسن كسن عزما نبيكي ألو كشن أنبو كوانا أربعين لكن إذن يكوا ساتي بي يتفي كما يكي رزوا شغليا داو تو بيتو بني إنا فاتن كنا فإنتا لكن فيكي كلا كي برسالة كي دين دي أمن كسيا كي كوانا أربعين أما ديك كوانا أربعين دوان دي زو تو كوري يزما نهايلا نيكو كوما مي كو كوما يزما نرش الله فياني والله أعلم
sannan take cewa za a yi wanka daya da niyya biyu
eh ana iya wanka daya da niyya biyu ana iya yi wankan juma'a da wankan janaba wankan haila da wankan janaba ya halatta niyya uku ma za a iya hadawa na'am
wannan yake cewa me bambanci tsakanin mani da mazi da wali dukan su ana musu wanka ne
a'a daya ne ake masa wanka mani ne kai ake masa wanka shi kan ya zo a hadisi sahihi duk wanda ya fidda mani zai wanka mazi kuma alwala ake sakewa da tsarki haka waji shi ma mani ruwa ne da yake fitowa a gaban namiji mai kauri a yana kuma da yauki kuma yana zuwa ne ga namijin da yake ya zama baligi wanda yake balagagge sha'awa ta zo masa kuma shi mani baya fitowa sai da sha'awa mai karfi sai da sha'awa mai karfi ba wai kai karamar sha'awa ke fitar da mani ba yawancin karamar sha'awa ba mani bane mazi ne shi kuma wani ruwa ne wanda yake yana fitowa a gaban mutum yana da dan yauki kadan amma fari sol ne shi kuma idan mutum gaban sa ya mike ko kuma mace ta ji sha'awa ko namiji ya ji sha'awa to sai ya biyo bayan sha'awa shi kuma idan mutum yana da alwala sai ya sake tsarki ya sake alwala haka waji shi kuma wani ruwa ne da yake biyawa bayan fitsari farin ruwa ne da yake zuwa bayan fitsari galiban bayan fitsari yake zuwa idan ya zo sai a wanke shi kamar yadda ake wanke fitsari wallahi alam
wannan take cewa menene hukuncin wanda yake zina da aurensa ta ce wallahi ta kama mijinta da wata amma sai ya bata hakuri ya ce ba zai sake ba kuma wallahi ya ci gaba da yi
Allah ya sauke Allah ya jefa ki a hannun mazinaci kenan haramun ne namiji mai aure ko mara aure ya zina haram ne da haka miji kenan aikata haram ya zama fasiki wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin ki ci gaba da masa nasiha ya daina yi duk da kin ce ya komo ya ci gaba da yi ki ci gaba da yi masa nasiha ki ce ya ji tsoron Allah ya daina wannan zina in abu ya gagara ki hada shi da malamansa in ya gagara ki hada shi da iyaye in ya gagara ki wasu dabaru naki na mata da zaki tabbatar ya daina yi sannan kuma ki gyara jikinki ki gyara kanki ki kare mutuncinki ki zama mai tsafta kuma ki rinka kula da mijinki ba mamaki baya samun abin da yake so ne akan ki hatta sa yaje sha'awa ta kai shi da bukata ta kai shi yake neman wasu mata a waje duk da ba daidai bane dan matar ka ba ta biya ma bukata ka je kai barna a waje amma ta kira ke ce sababi wallahi wala
wannan take cewa da tunin shi ta rubuto ta ce please mallam talk to my husband who is not praying subhi prayer I talk to him times without number he has not changed so far when I ever wake him up to go he refuses And he gets angry with me, and I don't want problems with him, so I stop waking him up. Such as, I'm sorry for the English writing, I don't know how to write in Hausa, but I understand everything you say because I follow your preaching.
Wannan wata ƴar uwa ce take tambaya akan tana neman fatawa dangane da matsalar mijinta da baya tashi sallar asubahi. Kuma idan ta tashi shi suna fada. To kuma ita gaskiya ba ta so su rinka samun damuwa ita da mijinta. Daga baya dai ta yanke shawara kawai ta ma daina tashin sa to dan Allah tana so a ba shi shawara ne zata yi na farko dai kin yi kokari da kike tashin mijinki sallar asuba kuma alama ke matar kirki ne matar arziki ne matar kwarai ce ce ta da mijinki sallah yayi sallar asuba ya je jami'i al'amru bil ma'ruf ne wal nahyi anil munkar umarni ne da kikkiawa da hani akan mummuna to kuma akwai lada a kai kuma ba za ki so mijinki ya mutu ya shiga wuta ba kin tashin da yake yi yana bin shedan ne kuma bai kamata ki bar mijinki ya rinka bin shedan ba idan kika tashe shi me miki fada ba shi hakuri ki ce ya hakuri amma tashi kai hakuri amma tashi to amma idan abun yayi yawa zai iya kawo miki matsala a auren ki da ke da shi ko zai ci mutuncin ki ci gaba da yi masa addu'a Allah shiryar da shi sai ki rabu da shi saboda tabashin zai ja miki mushkila ko da auren ki ko kuma da zamantakewar ki da shi duk da umarni kika masa mai kyau amma shi bai gane ba So let me just cut the story short. You arise, awakening your husband to pray subhi prayer. It is really a good job, and you have done an excellent work. So we are praying for you and say Jazakillahu khairan. And this shows that you are a good wife. You are a very, very good wife. Your husband, Alhamdulillah, let him say Alhamdulillah because Allah help him and bestow a good wife to him. You have to understand that waking your husband to pray subhi is al-amru bil-ma'ruf wa nahi al-munkar. It is really good. It is what Allah likes. And you, Allah will going to reward you on it. You will get reward on it. It is not free of charge. Allah will reward you. And I hope and I know that you will never feel happy when you see your husband in the hellfire. Allowing him not praying subhi prayer, not going to jam, will make him to be in hellfire. Or not participating, allowing him in not participating in subhi prayer. It is a sign and symptoms of hypocrites, munafiqun. You will never be happy if you see your husband in the line of hypocrites. So continue your job. Try to continue on it, but be patient. Maybe he will shout on you. Maybe he will try to fight you. Maybe he will try to do something that will make you angry and annoyed. Just be patient. Continue. It's a job of prophet and anbiya of Allah. It is amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. If you can change the style of waking him up, or you can think about which way are you going to follow to make him to be praying subhi prayers, like not allowing him to be chatting in the night, to be less in sleeping, try to prepare him, put him in a very good condition that will make him to sleep very early. These are some ways that can help you to maybe put him to sleep very early. If he sleeps very early, he will wake up very early to go and participate in Subhi prayer. Can you please try this advice that I am giving you now? Maybe you will succeed on it. But if it happens that he's not an understanding somebody, he's not feeling happy, maybe this will make him to divorce you. So allow him. But continue to pray for him in your sujood. Wallahu ta'ala a'lam.
Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa wai menene matsayin fadawa wani amsa a exam da kuma mutum ya saci amsa a jarabawa.
Satar amsa a jarabawa ha'inci ne. Haka kuma ga wani amsa ha'inci ne. To amma wasu malamai suna fada cewa akwai wasu wanda suke da fahimta cikin malamai na zamani. Yaya za a tambaye ka ilimi ka boye? Kuma suka ce haramun ne boye ilimi. Wani malami ne, ina jin ko a jami'ar Madina ne ko a wata jami'a, shi sai da ma aka daina sashi invigilation gaskiya. Saboda shi tsoron Allah sa, ko jaraba kake in ka ce malam me wannan, sai ya gaya maka. Me yasa yake yi? Yace Allah ya hana aboye ilimi. Allah da ya hana aboye ilimi, annabi da ya hana aboye ilimi bai ce a jarabawa banda jarabawa ba. Da haka shi wasu suna da fahimtar kawai in an tambaye ka bayar. Tunda neman ilimi ne, garin ilimi ne. Amma wannan fatawar ba na mu bawa yan sakandare da yan wayek da ne ko ba, kada yan wayek da ne ko su zo su kai karan mu amma da yan jami'a ba. Kar a sace ansa a jarabawa shi yafi, kuma kowa ya je kokarin sa, saboda ai ka'ida ce aka kafa da sharadi da doka da oda cewa za a koya ma karatu ana so a ga ta iya ko baka iya ba. Auna fahimta, duk da cewa tsarin jarabawa yanzu a duniya ya fara zama outdated tsari. Nan gaba ina gaya muku za a daina yin jaraba gaba ɗaya a duniya. Jaraba ba exam ba za a daina yi, saboda da yawa rubuce-rubuce suna da findings suna ta zuwa cewa ba facin jarabawa shi ke nuna cewa mutum ya iya abu ba. Akwai wanda sun iya abu, amma inda za su zauna a jaraba su rubuta a takarda ne ba za su iya succeeding ba. Da haka wasu kasashen ma yanzu a wasu wuraren ba a yin jaraba. Za a koya ma kawai, za a ɗan yi workshop ne, a yi semina, a tattauna, a yi tambayoyi, a babba da amsa kawai, shi kenan, kowa ba shi certificate ɗin sai da shi. Muna fatan Allah kawo wannan lokacin da za a daina wannan jarabawar. Workshops da seminars da sauransu. Allah ya gane da mu.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana cikin tashin hankali dan Allah a ba ta shawara. Ta ce ta yi zinawai har sau huɗu, sannan kuma tana da wani saurayi da ta yi shi ma. Yana kiranta a waya har ta samu gamsuwa. Wai yanzu ta rasa ya za ta yi da rayuwarta, ta ce ta yi nadama, amma ta ce in dai mijinta ya sani zai rabu da ita, kuma ba zai ƙara yarda da ita ba. Yanzu ya za ta yi a ba ta shawara.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kiyaye. Matar aure ce kin? Ta yi zina ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, har huɗu. Abu na biyu bayan zinace-zinacen da ta yi, kuma tana da wanda take kiransa a waya na gamsar da ita. To Hajiya dai kin zama fasika kenan. Allah shiryar da ki. Kin shiga layin fasikanci, ina fatan kada Allah ya sake mutu akan wannan ɗabi'a. Ki tuba, amma muna kyauta zaton rubuto takaddan nan da kika yi, la'alla wataƙila ko shari'a ce ta zo miki, abinda ke haram ne. Wala taqrabu zina. Allah ce kar ku kusanci zina, kusantar ta kar ku yi. Alfasha ne kuma mummunan hanya ce zina. Kuma mafi muni shine zinan matar aure ma. Kina ƙarƙashin wani. Wataƙila ki shigo masa da ƴaƴan da ba nasa ba a gidan shi. ƴaƴan da ba nasa ba. Ki sa masa ƴaƴan da ba nasa ba a gidan shi. tunda kin yi sau ɗaya sau biyu zuwa sau hudu ba mamaki cikin ƴaƴan nan akwai wanda ba nasa ba wannan kadai ya isa masifa su ci gadon sa ba uban su ba kin zalunci mijinki kin ka'inci mijinki kin ci amanar aure amma muna fatan Allah ya gane da ke ki dage da sallah ki dage da karatun qur'ani idan akwai wata matsala da mijinki yake da shi baya iya gamsar da ke da wani abu ki ga mai ya gyara halansa Allah ya baki ikon tuba kuma kar ki ga masa kada ki ga masa kar ki ga masa kar ki ga masa dan ku in kin ga masa tabbas auren ki zai mutu to gwanda ki tuba wa Allah ku ci gaba da zaman ku na aure wallahi ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana zaune ya wannan yake cewa yana zaune da ƴan uwansa a shagon mahaifinsu amma kullun sai ya taba musu kudi sai ya dauki kudi ba tare da sanin kowa ba dan Allah ya ce idan akwai wani abu da za a bani da zai gyara saboda abin yana damun shi shi ma
to na farko dai kana sata kuma sunanka barawo duk wanda yake zaune a shagon wani na ubansa ko na wani mahaifinsa yake daukan kudi to barawo ne shi yana yin sata والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم كما ساتا حرمني ساتا حرمني لذاك دينا يا ذاك كدينا إذا بس سامك الباشي بس سامك الباشي إذا سنا بيانك أبين دبايا إسانك كجاي أمس بايا إسانك كدينا تبع مسكولي kuma ka dage da addu'a da roƙon Allah Allah ya raba ka da wannan mugun hali na gafiyoyi da beraye Allah shirye ka wallahi alam
wannan take cewa ta kasance mai saurin fushi da saurin da zafin zuciya sai sai ta sauke wannan fushin akan yarinta ita kanta ba ta jin dadin hakan sannan ta ce ba ta da hakurin zama da mutane abin yana damun sa a taimaka mata da addu'a da za ta dinga yi
Allah ya yi miki alamu yana nuna cewa kina da shedanu da aljanu a tattare da ke duk mutumin da yake da saurin fushi da irin wannan kuma yake sauke fushin sa akan yara ko abokan zama to alamu yana nuna kamar yana da shafan aljan ina baki shawara ki samu malamai na sunna su baki wuridai da azkar da annabi ya koyar safiya da maraice ki je ki ta karantawa kuma ki rungumi surul baqara ki ta ki daina zaluntan ƴaƴanki dan cutar su kike Allah ya ganar da ki.
Wannan
ya baki lafiya.
Amin. Wannan yake cewa shi ma'aikacin dan sanda ne ya shiga kusan shekara 4 da fara aikin ya ce wa mahaifinsa zai aure amma ya hana sa. Wai sai ya sai gida ko fili. Yace shi kuma yana da sha'awa ta masifa kamar yadda ya faɗa. Idan ya aikata zina wai laifinsa ne ko laifin mahaifinsa.
To abu na farko zan ba da amsa gaba-gaba abu na farko dai iyaye ya kamata sani ba su da haƙƙin idan da munzalin sa na aure ya kai yana sha'awar aure ya ce zai aure su ana shi ya kamata iyaye su san da wannan idan da ya kai munzalin aure sha'awa yake da shi zai aure kuma yana da halin da zai aure yana da sana'a to iyaye ba su da haƙƙi ba su da dalilin da za su hana ɗansu ya je aure a taimake shi a ba shi shawara ya je aure me yasa aure ibada ne aure ibada ne aure addini ne aure shari'a ne da haka uba bai da iko ya hana ɗansa sallar nafila ko azumin nafila ko ya hana shi zuwa aikin haji ko ya hana shi zuwa umra duka waɗannan abubuwa ne alaka ne da ubangiji da haka yaro ya girma har ya kai matsayin ɗan sanda yana samun ɗan albashinsa kuma kowa ya san yadda wannan sana'a take cike da abubuwa na jarrabawa yaronka yana so zai aure ka hana shi kace sai ya sai gida yanzu dan sandan Najeriya saboda Allah dan sandan Najeriya shine uba zai lazumta mai yace wai sai ya tara kudin gida da kudin dan sanda haba kai yan sanda ya kamata a fara ba su zakka ma ai inda gwamnati ba ta kara musu kudi ba gaskiya ne wallahi sun cancanta wallahi a ba su zakka da ganan sojoji duka saboda idan ka buga albashin da suke karba yanzu da yanda rayuwar nan take cikin motar da suke hawa ma in ma suna da motar nawa za ta ci wani transport din da yake zuwa office din sa ma na wadace wallahi mutanen suna da hakuri fa Allah jami'an tsaron nan suna kullun mutu yana cikin uniform da zafi a jikin sa ga ba wadataccen albashi suna da hakuri suna kokari yanzu uba yazo ya cewa yaron sa yana wannan aikin wai sai ya tara kudi sai ya sai gida a irin wannan zamani gida wasa ne wannan mahaifi gaskiya bai kyauta ba abin da yayi kuma ya shiga hakin dan sa da aka shawara anan gurin shine ka bi duk inda zaka bi ka sa a jawo hankalin mahaifinka ya baka dama kai aure lalle abokanan sa ne iyayen sa ne yan uwan sa ne malaman sa ne lalle ka bi ai convincing din sa ya baka dama kai aure duk da fa a shari'a fa bai da iko a shari'a ya hana ka fa kai aure bai da wannan ikon saboda sha'awar ka ce kuma ibada ne sannan kuma kana tsoron fada halaka abu na uku na karshe da kaje kai zina kaje kai auren ka kurum da kaje ka saba wa Allah kaje kai zina dan naji kana neman fatawar kaje kai zina to da kai zina wanda ka saba wa umarnin mahaifin naka kaje kai auren ka a daidaita daga baya ka sa ita bashi hakuri in ya ta fada kace baba kai hakuri baba kai hakuri baba kai hakuri kaje kai auren ka kawai kar ka je kai zina kaga idan ka je kai zina Allah ka saba wa ka bi mahaifinka idan kuma kai aure Allah ka bi ka saba wa ra'ayin mahaifinka dan ra'ayi ne ba addini bane kaga ka samu menene malamai suna ke cewa idan aka samu wato mafsadatain irtikabu akhas ad-dararain wannan abu matsala ne idan kai aure ka bakanta mahaifinka idan kuma kaje kai zina ka saba Allah to sai ka dauki wanne ne fi sauki ka saba mahaifin naka ka saba wa ra'ayin ka je kai auren ka kullun na sunna ka wanke rigar ka zo ka gaishe shi in yayi fada ya fada ka zauna ka zubar da hawaye kai ma ka ce baba ai hakuri yanayi ne wallahi kar ka saki matar kuma ka ta tura mai abokanansa suna bashi hakuri ka je kai auren ka kar ka bata lokaci kuna Allah ya ganar da mu kuma iyaye masu irin wannan hali Allah ya ganar da su Allah wala
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa madan Najeriya ta tafi yace shugabannin ta
ba gane ba fa
bar ismar da ga matan ba yace shugabannin ta ba ta mu suke ba yace tunda haka ne mu tashi mu nuna musu Allah na nan kuma madan dan Allah yace ku bada umarni ai wata ɗaya ana alqunut tunda dama sun ce Allah baya amsar addu'ar talakawa yace dan Allah a bada wannan umarni da wuri yace in ba haka ba wahala za ta zama da yawa a Najeriya sai tana cikin wani hali
to Allah iyaye mana ina ganin bata gama tafiya ba tukunna tunda dai ga mu nan dai muna dan shiga ai ko ba haka bane ba eh Najeriya fa tana da dadi inda kudin kashewa Najeriya tana da dadi Najeriya tana daga cikin kasashen da tana da dadin zama saboda dalilai da yawa da ba don halin da ake ciki yanzu ba amma kasa ce mai albarka eh ina gaya muku wannan ina dada maimaita muku Najeriya tana da dadi da ba don yanayin da ake ciki ba dan haka bata tafi ba tana dai kokarin tafiya kuma in Allah ya so yadda Allah bai zai bari ta tafi ba ta gama lalacewa dan abin da yake nufi ta gama lalacewa bata gama lalacewa ba dai an dai dauko hanya ka ana ta fama muna fatan Allah ya kwato mana hakkin mu kuma ya sa shugabannin mu su gane abu na biyu maganar da yace shugabanni ba ta talaka suke ba ta kan suke sai mu ce wasu ka gyara lamirinka akwai mutanen kirki har yanzu wallahi akwai shugabannin da suna yin ta talaka sai dai ba su da yawa kuma ba su da karfi amma tabbas ba a hadu gaba daya ka lalace ba dan haka ina bada shawara idan mun zo bada magana irin wannan mu rinka warewa dan bai kamata ba wanda ya san yana kokari shi ma ya ji an yi kudin goro an sa cikin mutanen banza yanzu idan gwamnati ne kai da kanka ba sai an maka bayani ba an ce ma waye best gwamnati zaka iya fada sewa ne to bai kamata idan mun zo batanci mu bata su gaba ɗaya ba har da masu kokarin ni na sani kai ma ka sani kuma duk mun sani akwai masu kyautatawa akwai masu mutunci akwai waɗanda wallahi abin da yake gaban su ya za ta taimaki al'ummar su ne ba mu rasa su ba akwai su a cikin sanatoci akwai cikin ƴan majalisa akwai cikin gwamnati akwai kaza akwai kaza wannan sanannen abu ne da haka ba za a ce duka Allah lalace gaba ɗaya ba abu na uku ai ba hana ai addu'a ba ai tuntunin malamai sun fada ai malamai sun yi bayani suka ce da aje ai zanga zanga nan to gwanda ai addu'a a ci gaba da roƙon Allah tasirin addu'ar sai yafi tasirin zanga zanga to amma ba aka iyadda aka ce a zanga zangar za a yi aga da ido na naga wani yana faɗa yana ce ana rena mutane hankali yin abu sai a ce wai 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 aje ai addu'a haka wani ya faɗa to kullun idan ka bawa Allah zabi ka nemi taimako a wajen Allah to yafi taimaka maka kai tsaye da wuri idan kuka ce zaka amfani da dabarar ka ne da zamanin zamani da zugan masu zuga to sai Allah ya barka da wayon ka da dabarar ka da haka addu'a da mu malamai sun ce ya addu'a ko a hadu ko ai national prayers ko ba ai national ba in aka yi masallaci masallaci in aka yi gida gida aka yi makarantu makarantu addu'a tana nan kuma za ta yi tasiri kuma mu ba mu ci tsammani ba in Allah ya soya da sai Allah ya biya mana bukatunmu don kuma muna yin addu'a to amma matsalar shin duka dan Najeriya ne ya gamsu ya yadda ya addu'a yanzu shi wannan bawan Allah shi ra'ayinsa ne fahimtarsa ne duka ne dan Najeriya ya yadda ma malami ya masa magana ya ce ai addu'a wani ma in an ce ai addu'a ai wani abu yake fassara daban ya dauki wani abu daban don haka a ci gaba da yin addu'a a ci gaba da kuma gaya musu gaskiya su kuma ji tsoron Allah kullum abinda malamai suke faɗa shine mu ba wa Allah mu miƙa wa Allah mu bi hanyar da ta dace mu karɓi haƙƙokinmu wanda bata saba shari'a ba amma mu bar wa Allah yanzu kun ga an yi zanga zangan nan alhamdulillah dai masu hucewa sun huce kuma kowa dai an yi an gani to amma sai a tambaya what happens bayan zanga zangan me aka samu na canji bayan an yi zanga zangan a bayan an yi zanga-zangan ne fa aka ƙara kuɗin man fetur ɗin nan bayan an yi zanga-zangan ne fa ƴan kasuwa haka kudin suka zo suka ƙara kuɗin abinci ba wai kamfanoni sun ƙara ba wanda ƴan kasuwan nan wasu da su ake zagin gwamnati ake cewa ba ta kyauta ba to su ma ɗin da aka dawo bayan zanga-zanga tunda kamfanoni sun rufe su ma suka ƙara kuɗi shugabannin nan da aka yi zanga-zangan nan saboda su suna kallon mu suna ji suna gani yadda wasu suka mutu suna gani yadda aka yi ƙoni-ƙonin kayan gwamnati suna gani yadda aka yi sace-sace su ma ɗin wasu su ba su ji tsoron Allah ba sai dai da tsanantawa talakawan suka yi to me canja maimakon a ce an yi zanga-zangan nan an ji tsoro a sassauta duk duniya abin da aka sani in an yi zanga-zanga ana ɗan samun wani sauƙi to babu dan salarin da za a kara an ta fada ya ki karuwa har yanzu dan fetur din da talaka yake rayuwa da shi an bunka masa kudi bayan an bunka masa kudin ma babu shi yanzu duk mu dai mu yanzu anan Kano layi ake ta yi kamfanin fetur din na wannan bawan Allah dan gwace Allah ya taimake shi da ya gina kamfanin refinery din da yi muna ta sa rai muna ta sa rai muna tsammani in ya fara fito da man nasa za mu samu sauki to shi ma dai gashi dai abun har an fara cire tsammani wani dazu yake ce mini yace shi fa kawai fa yana ganin kawai Najeriya ma ba kawai ya cire tsammani kawai ba za ma ta gyaru ba nace a karka ba da haka za ta gyaru insha Allah za ta gyaru da haka mun kullun abin da muke gaya mutane a koma ga Allah kuma za mu daina cewa a koma ga Allah ba dan gaskiya shi muka gamsu da shi kuma shi ne muka ga cewa zai iya mana ba laifi ba ne a amfani da dabaru da hikimomi na zamani kamar me wajen zaɓe wannan talakan fada ake ta iko a kansa ba shi ne fa zai zo ya bi layi a bashi taliya a canja mai tunani wannan talakan fa da yake wahala yake neman shinkafar da zai ci da garin rogon da zai ci yau shi ne fa ake zuwa fa a bashi kilin fa a canja mai ra'ayi wannan talakan fa shi ne ɗan siyasa yake cewa yanzu na daina yin campaign ya ce ga campaign ɗina ya buga aljihunsa ya ce da ka tashi da daddare ka tura ma'aikata suka bi mazaɓarka aka yi ta raba atamfofi wa iyaye mata akai taraba sirifas wa wasu akai taraba omo aka fafarke taliya ko katan din taliya fa baka da mutuncin da dan siyasa zai baka katan din taliya guda daya ya rena maka hankali kai wannan talakan kai sai zai baka taliya kwaya daya baka da mutuncin da zai baka katan din omo fa sai a fafarke kilin fa wannan talakan Najeriya mai wannan kukan fa shine fa bai da manufa ba abun da malamai ba su fada ba cewa mutane ku rike ƙuri'arku ku nemi mutanen ƙware ku nemi wanda suka cancanta amma babu mai mantuwa a duniya irin dan Najeriya irin talakan Najeriya muna da ba ni sunan shi muna da makami a hannunmu wani bayani da naji Sheikh Aminu Ibrahim Daura Allah saka mai da alkhairi yake wani analysis da yayi kishin samarin nan matasan nan fa inda za ku hada kanku iyaku matasa a Najeriya babu gwamnatin da ba za ku iya juya ta ba ba kone babu zubar da jini ba komai ƙuri'ar ku kawai miliyan 1 ƙuri'a miliyan 1 za ta iya kada kowane shugaba ne kowace jiha a samu misali a samu mutum 100 kaza 100 kaza 100 kaza 100 kaza a jihohin mun nan a samu samarin da za su tsaya su ce su wani suka zaba shi wani suke so nan da nan zai ci zabe to amma ba a gane wannan karatun yanzu dai za a yi tai idan an zo zabe kuma kowa mantawa yake dan haka har yanzu muna da option ne guda biyu mu koma ga Allah mu yi ta gaya wa Allah dan shine yafi kowa tausayi da jin kai sannan kuma mu gyara siyasar mu lalle sai mun gyara siyasar mu sai mun zama masu yin siyasa mai yanci ba masu yin siyasa ta kwadayi siyasa ta neman kuɗi siyasa ta rashin manufa ba kuma shugabannin mu su ji tsoron Allah wahala kam ba sai an yi sharhi ba yanzu ma ba malami ma ba sai ya wani wa'azi ba ai ba a bukatar wani dogon wa'azi ai kawai kowa jikinsa yana gaya masa fatan mu Allah ya yi wani yake gaya mun kwanan nan yace hun shinkafa fa 1900 ta gida ba fa ta waje ba malam abubuwa sai ballewa suke ta yi shiru kake ji ana ta nukurkusa kuma ba mai magana Allah ya yi mana
amin Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa Allah ya kara lafiya da nisan kwana mutum zai iya auren yace mai sunan mahaifiyarsa
ba laifi zai iya aura ai ba ita bace ba ittifakin suna ba shine yake nuna hakika ba wallahi Allah
mai tambaya ta gaba take cewa mijin da ta rabu da shi kafin ta gama idda sai yace ya dawo da ita amma sai ta ce bata amince ba shine yake ce mata in dai yace ta dawo ko bata amince ba matarsa ce ita kuma tace yace in ta kula wani mijin bai yafe ba shine take tambaya wai dan Allah menene hukuncin hakan wai ita matar ta sace ko kuma dai yaya
kware kuwa mijin ki yafi ki gaskiya din matar da miji ya sake ta bata gama idda ba idawa da ita to ta dawo sai dai kuma a sake zama teburin sulhi ko kuma idan baki a san auren ki kai shi wajen alkali ki ce baki takardar ki a dole amma lalle ke matarsa ne kuma a lokacin in kin kula wani to kin je kin kula wani da auren ki wallahi alam
wannan tace cewa tana zaune da mijinta lafiya kalau matsalar ta daya da shi tace neman mata yake yi tace musulmai da kafirai a duk sanda za ta yi mishi magana ya ji tsoron Allah sai ya fushi tace shekarar 9 kenan da aure ta rasa yadda za ta yi yana samun kuɗi ya fara neman mata kenan mata yake ba tace a kullun za ta yi kokari ta yi masa duk abin da yake so tace har makociyarta da bazawara yake nema tace dan Allah a ba ta shawara suna da yaya uku amma ta gaji da irin rayuwar a kullun tana faɗa masa idan aure yake so ya ƙara sai ya ce ai ba ita za ta faɗa masa ba tace dan Allah
Allah na farko muna masa addu'a Allah shirye shi Allah kuma ya ƙara mata hakuri shekara 9 kam ai kin yi kokari shekara 9 kina wannan hakuri da miji mai neman mata lalle kin yi hakuri Allah ya baki ladan hakuri ai kokari ya daina in ya daina alhamdulillah in bai daina ba kuma ya sallame ki ni gaskiya bana iya bada fatawa wa mace mijinta fasiki yana zina ta tabbatar yana yi ta je wai ta ci gaba da hakurin zama da shi yana neman mata suna tare zai iya halakar da ita ya ɗebo mata cuta ya kashe ta kware kuwa ki addu'a ki roki Allah kuma ki bi hanyoyin da zai daina in ya daina alhamdulillah ku ci gaba da zama in bai daina ba ya sallame ki kurin kuma ki bi duk hanyar da zaki bi ya baki takardar ki ki bi koda ku ta kotu ne ya'an da ku samu Allah samu su albarka kar ki je ki karar da rayuwar ki a cikin bakin ciki da bacin rai Allah ya sauke
wannan yake cewa mai hukuncin zama da macen da yace ba soyayya sa'aran shi
to dole ne baka san ta sai ka je ka zauna da ita auren dole akai maka duk wanda baya san mace baya san ta in yaga zai iya tilasta wa zuciyarsa ta so shi din yayi kyau wannan marhaba idan kuma bai zai iya ba zai shiga hakkinta to ya sallame ta kurin ya bata hakuri ya mata isani ya je ya auro wacce yake so haka ita ma macen duk wacce bata son wani namiji to tayi kokari ta sa soyayyar ta sa da biyayyar sa gare ta ai da biyayyar sa a cikin zuciyarta su zama auren su idan bai zai yi ba kika ji ba kika kaunar sa kwata kwata to ki nemi ya sauke miki zai ki auri wanda yake so wallahi walam
Allah saka da alkhairi wannan yake cewa akwai wanda wai suke kirkirar game application haka so wai akwai kudin da suke samu shine yake tambaya halal ne ko haram
duk abinda mutum zai iya kirkira ko na nishadi wani yazo yayi ya sa kudi ya karu idan ba wani abu na haram ake aikata ba ma laifi kayan nishadi kayan wasanni in ba wasa ne na haram ba in ba caca bane in dai ba caca bane to halal ne bai da bambanci da mutum ya tsaya yi tunanin wani abu da zai iya kawo kansa kudi bai saba Allah ba ya samu kudin sa wannan ba laifi idan ku caca ne to haramun ne
mai tambaya ta gaba yake cewa idan ana kiran sallah idan aka ce la ilaha illallah a ƙarshe kenan wai wajibi ne mutum sai ya ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko wajibi
ba wajibi bane la ilaha illallah idan an mai kiran sallah ya fada abin da ya fada aka ce ku fada la ilaha illallah sai kace la ilaha illallah sai kuma kai allahumma rabb hadhihi da'awati tamma har ƙarshe na'am
wannan take cewa mijinta na son ta na son mijina tace mijina na sona ni ma ina son shi amma mijin yayarsa bai san auren ya ci gaba da mijinta yana yawan ƙarya akan mijinta da ita wacce shawara za a ba ta
to ke in banda ke ba me yayin ta da hankali wa mijin yayar mijinki shi ko ina ruwan karan kada miya shi ko ina ruwan sa da auren ki
eh yana da
mijin yayar mijinki fa bai da wani influence to ban sani ba ta kila mai dan dama ne ko na makamancin wannan sai ki je ki dage da addu'a Allah ya bar miki auren ki idan ko mijin naki mai rauni ne to ta kila sai ya je bi shawarar mijin yayar wato sa ya sallame ki kuma Allah kiyaye
wannan take cewa tana da gold kenan gram 100 wanda ta tara a cikin shekaru 8 take da wanda iyayenta suka mata aure da kuma wanda mai gidanta ya siya mata gaba daya to ta ji an ce wai ungwal ya kai gram 87 zakata hau kan shi shine yake tambaya yaya hukuncin yake sannan kuma take cewa za ta iya baiwa mahaifiyarta wai zakka
to malamai sun sabani dangane da zakatul huli ake cewa zakan kayan kwalliya da mata suke sa abin da mata suke saya suna yin ado da shi za a bada zakka ko ba za a bayar ba wasu na cewa idan ba na kasuwanci bane duk kayan da mata suka tanu da in dai ba na kasuwanci bane ba an tanu da shi a matsayin kadara ko dan kasuwanci ba to ba a fitar da zakka ra'ayi na farko kenan ra'ayi na biyu kuma suka ce ana cire masa zakka duk wanda take da zinari to sai ta cire mai zakka ba a ajiye zinari ana yin kwalliyar shi ba tare da an cire masa zakka ba kuma ana sa shi ko ba a sa shi aron sa aka karbo ko haya lalle in dai ya kai lokacin za a cire mai zakka kuma ya kai wato nisabin zakka shine ya zama gram 85 ne gram 85 duk zinarin da ya kai gram 85 to ya kai zakka to za a kasa shi a bada rubu al'ushir ake cewa idan aka sa kamar kashi 10 to 10 kuma sai aka sa ta kashi 4 sai a dauki dai sai a bayar kuma wannan shine zance mafi inganci cikin maganganun malamai cewa lallai in dai kayan kwalliya zinarin mace awarwaran mace zoben mace dan kunnan mace matukar ya kai gram 85 to za ta cire mai zakka wasu suna cewa wai to in dai ana cire zakka ai zai zo ya kare a ba wani kare wanda zai
scan over 40 fa
ba wani kare kaddara ma ko ma nawa ne ai idan ya zo ya ragu daga gram 88 din ai ba zakka
ba zakka eh zai ka taba
kare ba zai taba kare ba da haka wannan hujja ba hujja bace karbabbiya tunda ai zaka bada zakka ne idan ya kai misali to idan kai ta fitarwa kai ta fitarwa har yazo ya kasar misali kaga ba zakka
ba zai kare
to sannan kuma wasu na tambaya to yanzu kamar wata mace ta tambaye ni cewa to yanzu in ita za ta cire idan tana da zinarin ta da ya kai wannan gram 85 to amma ita ba ta da kudin da za ta bada zakka to ya halatta mijinta ya biya mata ko ta karba aro ko ta ci bashi ta biya daga baya ta biya ko kuma dan uwan ta biya mata to idan babu wannan gaba daya fa sai ta je ta dauki wani bangare ta sayar ta biya zakka
shikenan ka dan ku kudi ne da wannan
barai ku da gani yi mana
ai mana ya fi 100,000 dana
to ka gani yanzu wasu wayo suke sai su ajiye kudi a wannan su tattare kudi su sashi su mai da shi dan kunne su tattare kudi su mai da shi a warwaro su tattare kudi su mai da shi kaza ana ta mutuwa da yunwa ba a bada zakka da haka zance mutu inganci za a bada zakkan kayan kwalliya na zinari da mata suke sa Allah alam
za ta ba mahaifiyarta
eh za ta iya ba mahaifiyarta wannan za ta iya taimaka mata ta bata tunda ba ita take daukar nauyin mahaifiyarta ba taimako ne ai za ta samu lada kuma ga zumunci da ta raya
mai tambaya ta gaba yake cewa idan mutum yayi mafarki wai ya tashi bai samu ruwa ba har azhar sai sannan ya samu ruwa menene hukuncin sallar
na farko dai rashin ruwa baya hana ai sallah dan mutum ya mafarki sai ya taimama tunda asubai ma in bai samu ruwa ba ya taimama sa ya taimama sa in azhar ma ta zo ya taimama har ya samu ruwa wallahi alam
mai tambaya ta gaba yake cewa idan mutum yana cikin yin alwala sai ya rihi zai ci gaba da alwalan ne ko sai ya dawo daga farko ya sake
ta rihi larabci ne ana nufin iska tusa ai alwala ta kare sabuwa zai sake duk wanda yana ci alwala sai ya saki iska to sai ya sako sabuwar alwala wallahi alam
wannan yake cewa dan Allah a saka dan uwansa a addu'a saboda Allah ya jarrabe shi da rauni sosai a gidan sabbai sai fada a jiba mutum ne mai zumunta sosai kafin ya aure amma tun da ya aure ya dauki zumuntar ba komai ba ya daina zumunci da yan uwa
to Allah ya yi masa zumunci ku yana kara mutum nisan kwana zumunci ku ana shiga aljanna saboda shi zumunci ku qur'ani yace ayi shi fa la asaytum an tufsidu fil ardi wa tuqtiu arhamakum Allah baya son yake zumunci to amma kada aliƙan rashin zumuncin sa da yin auren sa ba mamaki kuma ba haka bane dan karku je ku dauki alhakin matarsa ba mamaki dai an samu matsala ya canja sai ai masa nasiha ba wai a ce ai masa addu'a kawai ba na'am
wannan take cewa tana Saudiya tana so ta zo gida Najeriya ta yi aure amma tana tunanin mahaifiyarta halin da za su shiga saboda mahaifinta ya rasu ya kannanta da da yayarta ta rasu ma tana da yara hudu duk ita take kula da su to amma tana so ta yi aure kuma amma in ta baro can Saudiyan ta dawo akwai matsala shine take so mallam ya bata shawara
eh ta ci gaba da neman arziki ta hanyar halal tana taimaka musu kuma ta kama tunani ya za ta yi aure in ta samu dama ta yi aure a Saudiyan ta yi in ba ta samu dama ba ta cara jari ta yi kokari ta cara jarin da in ta dawo za ta kula da su kuma za ta hada ta yi auren amma kar ki gaggawan tahowa yanzu haka ki zo ku yi mutuwar kasko gaba daya wallahu alam
mai tambaya ta gaba yace an ce ba a bauta wa Allah sai an san shi yace a matsayin shi na musulmi kafin ya ci gaba da bauta wa Allah wani abubuwa bai ya kamata wanda dole ne ya sani
koyaushe da mun zaka bauta wa Allah ai kawai su ake ka shiga cikin makaji ka shiga makaranta ka shiga makaranta ka rinka zuwa kana karatu yau ba wai zaka tsaya ne ba zaka bautar Allah ba ba zaka yi sallah ba sai ka san Allah sanin Allah gradually ake sanin sa hankali ake sanin sa sauraron malamai sauraron karatutuka sauraron wa'azzuka da sauransu wallahu ta'ala a'lam
mai tambaya ta karshe yace menene hukuncin wanda yake fassara aya alhali bi da karatu
kai lalle ko ya shiga babban babban laifi kwarai magana Allah ta fi karfin a fassara ta da ka magana Allah ta fi karfin wanda bai je makaranta ba yaje kawo fassara ta ai masa nasiha a ja masa kunne a hada shi da malamai in ta kama ma a hada shi da hukuma dan yana cin mutuncin addini ne ba bai kamata a kyale shi ba ai masa bayani kuma hukuma ta shiga don bai kamata ba zai kawo ruku in aka bar irin waɗannan da ba san Allah ba ba su da ilimi suna fassara Qur'ani to za su yi ta kawo hayaniya da tashin hankali a cikin al'umma bai kamata kuma a kyale su ba wallahu ta'ala a'lamu
to masu sauraro duka nan muka kawo ƙarshen shirin namu kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku ta page a Facebook Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya sannan za ku iya turowa a TikTok shi ma Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya sannan za ku iya turowa ta za ku iya ci gaba da turowa ta group din Malama Hafsat na WhatsApp kenan sannan za ku iya turowa a page din Injiniya Abdullahi Adam Musa a TikTok sannan kuma za ku iya turowa a lambar waya kamar haka ta WhatsApp ko message +234+234-08098-9595-65 sannan muna godiya ga wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye akwai Salis Muhammad Nasir Taraba akwai Malam Saluhu Muhammad Sani Giyade akwai Adamu Adamu Giyade muna godiya Allah ya saka da alkhairi to malam zai rufe mana da adda
to muna roƙon Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana Allah ya sa mu cika da imani Allah ya jiga iyayenmu Allah ubangiji ya sa aljanna makomar mu Allah ya sa mu cika da imani muna roƙon ƴan uwa su taimaka da addu'a ta musamman ga ainihin wato wata uwa gare mu da Allah ya mata rasuwa uwar gidan Alhaji Muniru Ja'far madakin zazzau kenan muna Allah ya mata rasuwa shekaran jiya muna mata addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya sa ta huta Allah ya jikanta kuma mai girma Alhaji Muniru Ja'far uba ne gare mu ga dukkan kuma masu da'awa a wannan kasa kuma yana cikin sarakuna masu addini masu son addini masu taimakon musulunci da musulmai da masu taimakon da'awa muna masa ta'aziyya da mu da kuma almajiran mu gabaki daya da kuma mutanen zazzau gabaki daya muna musu addu'a dangane da wannan babbar rasuwa da aka yi fatan mu Allah ubangiji ya bada hakuri kuma mai girma madaki Allah ya sanya masa albarka a rayuwa ya kara kuma lafiya Allah ya jikanta ya yafe mata ya sa mu cika da imani ga duk wanda suka riga mu gidan gaskiya muna musu addu'a gaba dai Allah ya yafe musu kuma Allah ya kyautana mu subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.